بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما سورارو بركم دوان اللوكة شهيدة كما ساكي هدوا لكو أتشين ونن شرينا تنبوي دي أمسوشي ونن كما شيني شرم مكشينا أشرم أيو بكوي غواتن بير شكرات دبو بيو دا أشرم دهدو كما ركل منا تاري دا أسوشيات بروب من أيوة أسوشيات بروب بركة الأزواء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تو بعد هذا بعد لوكا تشيبا زام الشغل تكين شرم أكرمك الله ميتن بيه تفركو باين سلم أتكي تشيبا مجنتا يكسن تشيبا يعني من تا كل انت تكي نيمن شي تشيكو تاني ميش بايا كلاتا sai ce ta kyale shi tace kuma auren soyayya suka yi na saurayi da budurwa yanzu auren su ya kai shekara ɗaya kawai da wata 8 shine take neman a bata shawara me kamata ta yi
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu da muke ainihin wato tattaunawa akan amsoshin tambayoyin wasu ƴan uwa da kuma shawarwari da ma'aurata suke nema a wannan fage daga ciki yau muna zama na 20 daidai 7 ga watan Mayu shekara ta 2024 daidai dan uwa tana tambaya cewa tana tare da mijinta duk lokacin da suke tare a shekarun da suka yi da auren da suka yi na soyayya baya neman tashin fada sai dai ita ce za ta neme shi tace yau suna da shekara 1 da wata 8 ba ma da dade ba da yin auren tana neman shawara ba komai alhamdulillah tunda in kin neme shi yana amsawa babu wata damuwa akai babu wata matsala karki kashi auren ki saboda wannan kuma damu miji zai iya neman ki zaki iya neman sa cude ni in cude ka ne duk da ya kamata a ce shi ya neme ki din kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi da yawa hadisi suna zuwa cewa duk matar da miji ya neme ta fata aba alaihi taqi zuwa gaga kenan miji ne yake neman mata da hadisin da yake cewa idan miji ya nemi matarsa ko tana kan raƙumi ne ta sauko kaga ya neme ta da kuma hadisin da yake cewa mace idan mijinta ya buƙace ta ko ta dora tukunyar abinci ne ta sauke duka dai waɗannan hadisai da makamantansu suna magana akan miji ya nemi mutum miji ya nemi mace miji ya nemi mace to ashe ba aibu bane ga namiji dan ya buƙaci mace haka kuma ba aibu bane ga ita mace dan ta buƙaci namiji kuma zai iya yiwa wanda yake da sha'awa ya nemi dan uwansa wanda yake da sha'awa ya nemi dan uwansa wani lokacin kuna iya yin tarayya akan sha'awar a lokaci guda wani lokacin kuma wani ne yake da buƙatar dan uwansa to wanda yake da buƙatar sai ya nema so ki hakuri a wasu mazajen haka ɗabi'ar su take sai ki tawakkali ga Allah tabaraka wataala ku ci gaba da zama lafiya ba komai bane ai ba durƙusawa da ba gajiyawa bane so ba laifi dan mijinki bai neme ki ba ke kin neme shi sai dai ya kamata shi ma ya zama mai yakana mai kara mai sani ya kamata kuma ya nuna shi ma sha'awar sa akan al'amari wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace wai mallan ya halatta ta zuba wa mage guba ta ci saboda tana yi mata barna sosai kuma ba ta ta bace tace ta makota ce tace ba ta da damar ta ajiye kifi ko nama magin nan sai ta zo ta cinye duk inda aka rufe abin nan sai ta shiga ta bude ta cinye shine tambayar ta
ba sai kin yi kisan kai ba, ita ma dabba tana da haƙƙi. Malamai sun yi ta rubutu, akwai haƙƙoƙi na dabbobi a shari'ar musulunci. Da yawa annabi ya bawa dabbobi haƙƙoƙi da yawa da yawa a cikin isoshi da dama. Da aka bi halatta mutum ya kashe dabba, ya kashe magi. Yanzu wannan magi akwai hadisi sahihi yana cikin Bulughul Maram, Ibn Hajar ya kawo shi. Allah ya kona wata mace da ta kashe magenta, magen da ke tambaya, wata mace ta kashe magenta, ta daure ta, bata bata ci ba, bata bata sha ba, bata kyale ta, ta shiga daji ta tsinci ciyawa da kwari ba, har magen nan ta mutu. Allah ya mata azaba saboda wannan. To na yadda magi tana yin barna bai kamata ta yi barna ba, zaki iya ladabtar da ita, ki buge ta ko ki kore ta ko ki mata tsawa, zaki ga tana gudun ainihin wato faruwar haka din nan gaba. Ko kuma a sanar da masu magen su rike magen su ta daina zuwa. Idan ba su rike ta ba, zaki daukan mataki na hukuma. Ko kuma idan ba su rike ta ba, a kama magen yanda ake yi, ba kashe ta ake ba, sai a kama magen sai a sa ta a buhu. Idan aka sa ta a buhu, to sai a tafi da ita daji nesa, ko a fita da ita wajen gari, ko a samu wani wanda zai tafi wani gari, sai a bashi a ce da Allah ga wannan kayan, in ka je wajen gari ka kwance shi ya fita. To sai ki yi haka. Kin ga tunda kin musu magana su hana ta ba su hana ta ba, to sai a kame ta a sa ta abu, kun ga ba a kashe ta ba, sai a je a kai ta wani. Wasu kuma daji suke kai ta, ko da yake ana faɗa cewa akwai magunan da suke suna da shi'umci sosai. Wani ya kama magen gidansa ya sa ta abu hu ya tafi da ita a mota, yayi tafiya ya daɗe yana tafiya a cikin daji. Da ya je bakin dajin ma ya bar motarsa ya shiga daji yana rike da ita a buhu, sai da ya tafiya mai nisa har ya daina gani inda motarsa take, sai ya je kwance magen nan sai ya sake ta. Da ya sake ta ya zo dawa, motarsa kuma ta bata ba da ke take ba, ya bata. Ya gama neman inda motarsa take, kaga ya je zai halakar da mage, yayi asarar mota kenan. Ya nemi iya ina ya aje motar nan, ya kasa gane wurin. Haka mutumin nan ya ainihin wato yana ta neman wannan mota, sai ya tunani ya ce to bari ya buga waya gida. Sai ya buga waya gida wa iyali, ya ce to shi fa gashi halin da ake ciki, ya je ya wular da mage kuma gashi ya rasa motarsa. Sai uwar gidan ta ce ai mage kan gata nan, uwar gidan ta ce ai mage kan gata nan yanzu nan ma tana gidan nan. Yace kamar yaya, tace ai ta dawo. Yace kamar yaya bai gane ba, tace wallahi gata a gidan nan. Sai yace ba ta waya. Yace ba ta waya. Wato tsabar ya rude, wai rake ce a ba mage waya ta yi magana. To wannan yawanci wato ana ba da irin wannan isoshi da wannan labarai ne, shine mutum ya hankali da rayuwa. Kuma su dabbobin nan da kuke gani, kowanne da irin basira da hikima da Allah ya dora mata. Kuma wata dabbar za ka ga watakila ma ko aljanu ne ake mu'amala da su. So karki kashe mage, ya kamata ki kashe ta ba, kuma shari'a bata baki dama ki kashe ta ba. Wallahu ta'ala alam. Sai dai in ta yi kisan kai ita ma magen, ko tana yin abin da za ta kashe dan adam. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai ya halatta mutum ya auri matar da ba kabilar su ɗaya ba, tace sannan ya saka mata dukkanin ragama kamar fita ba da izini ba, ta sanya sutirar da ta ga dama, sannan ta yi hulɗa da maza, sannan idan aka masa magana sai ya ce a kyale ta, ai ɗabi'ar ta ce haka, ta yi duk abin da take so, wai saboda baya son ya saba mata.
To abu na farko dai amsar ita ce ya halatta, mutum ya auri matar da ba kabilar su daya ba. Yanzu Bahaushe ai kaga ba Bafulatani kabilar sa daban, Bafulatani ma kabilar sa daban da Bahaushe. Da haka bambancin kabila, shari'ar musulunci ma ta hana yin nuna bambancin kabila a tsakanin ku. Kabilanci bai da kyau. Da haka ki hakuri dan mijinki ya auro wata kabila, wani yare. Wannan a musulunci ba haramun bane. Wannan kenan. Abu na biyu, ko a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, idan da za ku karanta tarihin sa ga ko ce ana fadan kabilarta. Wannan al-Qurashiyya, wannan al-Amiriyya, wannan al-Asadiyya, wannan al-Wacece, duk matan Annabi za ku ga daban-daban. Akwai Laraba, akwai wanda ba Laraba ba. To ya kamata a sani cewa ba haramun bane ba. Wato abin da nake nufi, kabilansu ba wai Quraisha bane gaba daya. So za ya kamata a gane cewa ba haramun bane mutum ya auri matar da ba kabilar su daya ba. Abu na biyu, abin da bai halatta ba haram din shine mutum ya sake wa mace, ya sake mata mara ya kyale ta, ya ce wai ai saboda ita ba kabilar su daya ba ta yi abin da ta ga dama, har da sabon Allah ta fita ta je inda ta ga dama ta kama yawo tai ta abubuwa na rashin kyautawa, an yi magana ce wai ai ba kabilar su daya ba. Wannan haramun ne, ba daidai bane, kuma rauni ne na mijinki. Da haka ai masa nasiha, ai masa wa'azi, kuma gaskiya ai masa bayani abin da yake daidai shine ya adalci tsakanin matansa. Allah ya bawa mijinki dama yayi adalci, kuma Allah ya saki hakuri da shi a ci gaba da yi masa nasiha, Allah ya sa ya gane. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai shin me halaccin mace ta je sallar asham saboda ta ji wani malami ya ce wai haramun ne. Tace kuma ita gaskiya ba ta iya raka'a 11 nan a gida. Sai tambaya ta tabi ta ce menene hukuncin mutum ya wuce gaban mai sallar asham haka ko tahajjud a jam'i, amma wanda yake a jam'i kamar.
To duk malamin da yace haram ne mace ta je sallar asham, to ko dai ba a fahimci malamin ba wata kila, ko kuma an ya kuskure bayani, shi malamin ya faɗi abin da yake ba daidai bane, ko yayi kuskure, ko kuma ba a fahimce shi ba. Amma dai abin da ya faɗa ba daidai bane. Ba haramun bane mace ta je sallar asham, ba haramun bane mace ta je sallar tahajjud. Dan kuwa duka da matan Annabi da matan sahabbai duk sun je, da tabi'ai da tabi'ina da duk matan arziki na kirki a duniya sun je waɗannan salloli. Kawai dai cewa aka yi ita mace inda hali in za ta iya sallah a gidanta, in ta ga za ta iya a gidanta, to ta yi a gidanta, ba ta yi laifi ba. Sannan kuma idan mace ta ce tana so ta je masallaci, manzo Allah ya kafa doka a cikin hadisi sahihi, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallatan Allah. Duk namijin da matarsa ta ce za ta je masallaci, kar ya hana ta. Akwai kisar Abdullahi dan Umar da ɗansa Bilal, ya ce kar, Annabi ya ce kar a hana mata zuwa masallaci in sun ce za su je. Bilal ya ce wallahi lanamna'ahunna, wallahi mu kuma sai mun hana su. Ka duba tun a wancan lokacin abinda shi ya lura a wannan lokacin shine lokaci ya canja, mata suna zuwa su je inda ba masallaci ba, su shiga gidaje ko su je abubuwa wanda bai kamata ba dai. Dan haka shi Bilal shi yake ganin cewa to ai za su fita ma su je su saba Allah ne. Har ya rantsuwa ya ce to wallahi sai sun hana su. Abdullahi dan Umar ya ce kai, yanzu ina ce maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci in sun ce za su je, kai kuma karantsi da Allah cewa wallahi sai ka hana mata, ko sai kun hana mata zuwa. Yace to na daina maka magana har abada. Wallahi ka duba yadda suke girmama Annabi, ka duba yadda suke san manzon Allah. Dan sa ne yace na daina kula ka har abada, in ce Annabi ya ce abu ka ce wallahi sai kun hana. To wannan kaga in yana nuna wani abu, yana nuna mana wato ba ni sunan shi hadarin sabawa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma hadarin da maza suke da shi na takurawa matansu in su ce za su je sallah su hana su. Ba wanda yace wai haramun ne mace ta je sallar sallar tahajjudi kawai in taje ta tsallaka ta shiga unguwa ta aikata haram iya zuwan ta unguwar da tayi ba da izinin miji ba ta aikata haram ta aikata laifi idan kuma ta aikata sallata tayi ta daidai Allah zai karba eh da haka ku bar matan ku su je sallar tarawihi ku bar ƴan matan ku su je sallar tarawihi kuma su je tahajjudi in kuka hana su zuwa tarawihi da tahajjudi ai ba za ku hana su zuwa kasuwa ba shi malamin da yake cewa haramun ne su je me yasa bai ce haramun ne su je gidan yini ba
dina
me yasa bai hana su je dina ba me yasa bai hana su je party ba me yasa bai hana su je kaza ba da ka irin waɗannan maganganu ba su da amfani kuma ba daidai bane kuskure ne kware da gaske sai tambayar ta ta karshe a cikin
sallar
ta ce wai shi mai ashan za a iya tsallaka sallar sa bai halatta ba da mai ashan da mai farilla ai duk sallar ne na'am okay wanda yake bin jam'i eh mamu wannan ba laifi za a iya wuce ko ta farillan ma ba laifi bane dan mutun ya wuce ta gaban mamu amma ta gaban liman ne bai zai wuce ba amma zai wuce ta gaban mamu wannan ya faru a zamanin sahabbai suna wucewa ɗan uwan suna sallah suna wucewa ta gaban mamu kuma ba su hana su ba Allah ya ganar da mu wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mutum zai iya zikiri ba dan kwali kamar ko salatin annabi haka sallallahu alaihi wasallam a cikin daki sai tambayar ta gaba take cewa wai mai hukuncin a cewa wanda ba musulmi ba idan ya mutu kirista tace Allah ya ƙara nauyin ƙasa da wasu suke faɗa shine tace idan ba kyau hakan to me ya kamata mutum ya faɗa musu
na farko dai ya halatta mutum ya zikiri a duk yanayin da yake ciki ko janaba ce a jikin mutum ma mutum zai iya zikiri ko kina da dan kwali zaki ambatan Allah ko baki da dan kwali zaki ambatan Allah wannan ba laifi bane halal ne abu na biyu da shi kirista da duk wani kafiri ma gaba ɗaya ba sai kirista ba duk wanda ya mutu yana ba musulmi ba to wannan matsayinsa yana wajen Allah ba a tsammanta masa rahmar Allah abinda aka fi tsammanta masa idan har ya mutu yana kafirci to shine azaba wannan kuma shine abinda nasi Qur'ani ya tabbatar duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirce wa shari'ar Allah ya mutu to ai dan wuta ne ko mutum ya ce Allah ƙara nauyin ƙasa ko bai ce Allah ƙara nauyin ƙasa ba indai mutum bai mutu da imani ba dole ya sha nauyin ƙasa to amma a babi na ladabi da sani ya kamata saboda ba a sani ba watakila ya tuba ko ba ka bane ba a sani ba watakila ya tuba to fadin haka din watakila idan ya tuba kuma to zai zama kai mummunan addu'a akan mutumin da watakila kuma Allah ya masa rahama ba mamaki yayi kalmar shahada ba sani ba ba mamaki kuma ya boye imanin sa ne ana iya samu kafiri ne a zahiri a idan mutane amma yana sallah a boye saboda yana jin dan uwansa amma wanda ya tabbata ya mutu yana kafiri an tabbata ya mutu yana kafiri dan an ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa ba wani bambanci da damun ai yana cikin wutar jahannama Allah ya ganar da mu Allah kuma ya ainihin wato nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba
amma ta ce me ya kamata mutum ya faɗa
yawa idan
sai ya ce Allah jikan musulmi idan duk wanda ba musulmi bane in ya mutu aka zo ko ta'aziyya kaje sai ka ce Allah jikan musulmi ko yanda mutum zai yi idan ka je ta'aziyya to sai dai hakuri fa sannunku fa sannunku to ayi hakuri dai sannu in ashe wani ya zo ka'ida wallahi kuwa uga sannu fa to sannunku dai to sannu fa haka zaka gane ta'aziyyar kuna sannu dai saboda shi kafiri ba a ce Allah ji kansa kuma bai kamata a gaban su a gaya musu Allah ƙara nauyin ƙasa ba wannan cin fuska ne a gaban su wannan wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace Allah ya jarrabe ta da miji mara sakin hannu tace ga kankanmu tace idan an ba ta jari ma a gidansu kudin a wajen shi yake tafiya wajen kula da gida tace yarinyar su daya da shi sannan tana da cikin wata biyu tace ba ingantacciyar kulawa tace kuma karantarwa yake duk wata ana bashi albashi mai kyau shine bai take neman a bata shawara
to wannan dai an shigo layin malaman makaranta kenan sai abin da Allah ya yi
wannan
ko malamin jami'a to
albashi mai kyau
to haka ne wallahi alam wallahi alam Allah ya sa dai ba malamin jami'an take nufi ba kuma irin wannan tambayoyi da kuke yi fa ya kamata ku san me kuke rubutuwa dan mu din ma malaman makaranta ne to ai gaskiya ne Allah ya mana afuwa bai halatta miji ya zama mai kankamo ba bai halatta ya zama marwaci ba bai kamata ba kuma wannan aibu ne abun zargi ne matan mutum tana su kansa kankamo ne shi gola ne mai rikewa baya son sakewa to wannan gaskiya ba daidai bane kuskure ne abu na biyu kin ce ana baki jari a gida yana cinye miki jari kuma yana da aikin sa da yake samun albashin sa jarin ki kuma yana cinye shi akan kula da gida to idan kika rike jarin ki a hannunki kika ki bashi baki saba Allah ba saboda ba hakkin ki bane a shari'a ki dauki nauyin ci da sha na gida da kudin makarantar yara da larurorin sa dan haka tunda kin san wayo yake miki yana da kudin sa yana da albashin sa mai kyau amma kudin ki shine kudin banza shi a ganin sa yazo ya cinye shi to ki rike kudin ki ci gaba da mu'amala ki aboye in ya bar ku da yunwa ki boye ki je ki siyo abinci ki cike da yayan ki shi ku kyale shi haka har zuwa lokacin da zai fahimta to amma idan bai da albashi ne mai karfi to ba laifi bane dan kin taimaka masa da jarin ki dama Allah ya hore miki aiki taimaki mijinki ai rayuwa tana da dadi idan mace za ta rinka taimakon mijinta to amma abinda ta faɗa din nan da yawa daga cikin maza gaskiya haka suke ba su da kirki halin su mummuna ne ba sa kulawa da iyalin su ba sa daukan nauyin su ba sa son taimaka iyalin su sai dai in matar su ta samu su kuma su zo su murkushe su cinye saboda keta saboda mugunta duk namijin da aka fahimci haka ne halin sa kuma aka fahimci haka ne ɗabi'ar sa to idan mace ta boye kudin ta ta ki ta bashi bata saba wa Allah ba ba laifi tayi ba dan saboda haƙƙin sa ne ya kula da iyalin shi ba haƙƙin matar sa ne ta kula masa da yayan shi ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa shawara take nema ita tace shekarar ta kamar tun tana shekara 13 ko 14 aka aurar da ita
na'am
da aka aurar da ita sosai shi wanda aka aura mata wajen shekarar shi 50 yanzu dai tace shekarar shi ya kai 60 ita tana da bata fi 20 ba to tace ba alakar aure kuma ta kai kara wajen iyayenta sai suka ce tunda me yasa bata kai karar ba suka ce mata suke ce mata ita haraja ce so dai tana cikin damuwa tace wallahi ita yanzu fa ba za ta iya hakuri ba kuma tace bai da tsafta ko turaren wuta aka sa sai ya ce ya kashe shi baya so to shine take neman mallam ya bata shawara
magana ta gaskiya mun taba magana akan makamancin wannan fatawa cewa iyaye ku ji tsoron Allah wajen aurar da ayyanku ku daina daukan karamar yarinya kuna liƙa ta hannun mutum mai shekaru da yawa wanda shekaru da yawa ya gaji sannan shekarun sa karfin sa ya ragu sannan kuma ga yiwuwar cututtuka na zamani a tattare da shi kalla ka samu mai shekaru da yawa irin wannan ko dai yana fama da hawan jini ko ciwon suga ko rauni ma na ɗan namiji din ka dauki yarinya karama budurwa wanda bata taba sanin namiji ba ka je ka lika ta a hannun tsoho da cijo irin wannan ba daidai bane duk da in ita tayi ra'ayi ta je tana so ba haramun bane to amma dan gudun a daina samun wannan matsala na su mazajen idan sun auri matan ba sa iya biya musu bukatun su to bai kamata ba ku rinka lura da kafa'a ta shekaru a rinka ganin shekarun wance da shekarun wani wani zai ce to ai annabi ya auri nana Aisha tana shekara 6 ko ta tare tana shekara annabawa karfin su daban ne da lafiyar su daban ne ba a mi kiyasin annabi da sauran mutane kuskure ne ba daidai bane ba annabi yana da lafiya taras ba abin da ya same shi kai ko dan duk ciwon suga ya kashe ka da hawan jini ya kashe ka da damuwa ma da depression da fitintinu na yau da gobe. To mutane kawai da mutun ya ji sha'awa in yana da kuɗi sai ya je yana da tarin shekaru ya je da ko yar karamar yarinya da yanzu take ganiyar ta yazo ya ajiye ta a gida kuma ba ya iya biya mata bukata, wannan zalunci ne kuma cuta ne. Dan haka idan kin fahimci ba za ki iya kiyayewa ba, ba za ki iya hakura ba, to ba laifi bane idan kin nemi ya sake ki ya sauke miki je ki aure namiji daidai yake, kuma iyaye ku taimaka wajen kashe wannan auren ko me ya mallaka shi mutumin, indai ba kuna so yar ku ta je ta kama zina a waje ba. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tambayar an amsa ta a wancan shirin ta ya halatta mai ta kaba ta je aikin hajji ko umra?
Gaskiya ne bai halatta ba, a bisa kauli na malamai sayyidina Umar yana hana mata masu takaba, yana zuwa miƙatin Madina ya ce duk wata mace mai takaba kar ta je aikin hajji ta koma gida. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana. Ta ce tambaya ta ita ce shin ya halatta a sadu da mace wacce take jini na ciwo tunda an ce duk wata bauta Allah za ta iya yi?
Damul istihada kenan, jinin rashin lafiya, damu fasad. Wannan ba laifi dan an sadu da mace in tana da wannan jini, ba laifi bane. Ya halatta, ya halatta, ya halatta. Kuma bai kamata mace ma ta kaurace mijinta a wannan ba, ta gyara yanayin sai ayi alakar auren, a cigaba da neman magani Allah ya sauke.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa a shekara nawa ya dace uwa ta fara koyar da yarta ko danta karatun Alkur'ani?
Da zarar yaro ya fara yin wayo, ya fara baki, to sai a fara koya mai Kur'ani. Da zarar yaro ya fara baki, za ku ga yaran wasu bakinsu ya fara tsayawa, to tun daga nan sai a fara karantar da su, ya zama Kur'ani suka fara ɗauka suna shigar da shi a ƙwaƙwalwarsu. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace dan Allah malam ya ba wa ƙawarta shawara, Allah ya jarrabce ta da son wani wai ko bacci ba ta iya yi, kuma ba lallai ne ta same shi a matsayin miji ba, abin ya dame ta matuƙa. Ta ce ta gaya masa tana son sa, sai ya ce ta yi haƙuri, wataƙila zai iya zama mijinta amma dai ta yi haƙuri. To shine take so a ba ta shawara ko bacci bai ba ta iya
shawara? Kin dora wa kanki wahala, kuma kin rungumi faɗan da ya fi ƙarfinki. Yawa shawara ki haƙuri, ki je ki nemi wani mijin ba shi ba. Yawa ba shi ba, duk namijin da ya buɗe baki ya gaya miki irin yadda namiji yake son mace in yana ƙaunarta yana so ya aure ta, ya buɗe baki ya ce zai iya yiwuwa ya zama mijinki, ba da tabbas kenan. Shawara ki je ki ta addu'a Allah baki wani miji ba shi ba, in baka ba wallahi hawan jini zai kama ki da ciwon zuciya. Allah ya yi miki. Yanzu ke sai ki zo kina kwanciya ba kiya bacci saboda wani namijin da bai san da ke ba, a lokacin da kike kin baccin wataƙila yana can wajen budurwarsa suna hira, a lokacin da kika kwanta kin ki bacci saboda shi da yake kin wahalalliya ce ke kin jefa kanki masifa, to yana can yana chatting da budurwarsa, ke kuma ma ba a san da ke ba, kina wahala son wani, son masa wani ƙoshin wahala. Ina tausaya wa mata da suke da irin wannan ɗabi'a ɗin, wata har ta mun fata har wani haɗiyan zuciya take da wani shisheka, wai ita wallahi ta rasa inda za ta sa kanta, ita wane take so, wanin bai ma san tana son sa ba. Nace kin gamu da wahala, Allah bai dora miki ba, kin dora wa kanki masifa. Don haka mata da kuke jarabce wasu maza, ku ji tsoron Allah, ku yi haƙuri, ku kiyaye, ku san cewa lallai Allah mai iko ne akan komai. Ku yi addu'a, ku roƙi Allah ya ba ku insha Allah, kuma Allah din zai baku tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah, menene hukuncin cin naman da ba yanka na musulmi ba aka yi mishi, kamar wanda ta ce wanda kafirai suka yanka, ko kuma wanda aka yanka da inji? Ta ce kamar mutum yana kasar da ba ko ina ake samun yankan musulmi ba.
To na farko dai, dangane da cin yankan wanda yake ba musulmi ba, ya kasu kashi-kashi. Akwai majusawa da sauran kafirai wanda ba ahlul kitabi ba, haramun ne wannan bi ijma'il ulama. Duk waɗanda ba ahlul kitabi ba, sauran kafirai da majusawa, wannan haramun ne. Zabihatu al-majus, majusa su ne masu bautar wuta, wannan ba a cin ainihin wato na yankansu. Sauran kafirai kuma kamar yadda al-a'immatul arba'a, duka malamai guda hudu, Maliku, Shafi'i, Abu Hanifa, Imam Ahmad, sun tafi akan haka da sauran mushrikai duk wanda yake mushriki kafiri mushriki haramun ne a ciyan kansa ina fata ana fahimta idan musulmi suna rayuwa a wajen wasu kafirai ko mushrikai waɗanda ba ahlul kitabi ba yahudu ba ba yahudu ba ba nasara ba to haramun ne su ci ainihin wato a yankan su mutakar sun san cewa ga addinin su ga aqidar su to amma akwai ahlul kitab yahudu da nasara wannan malamai sun tafi akan ya halatta a ciyan kansu kamar yadda Allah ya ce al-yawma uhillu lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum abincin su halal ne gare ku abincin ku halal ne gare su Abdullahi dan Abbas da yazo fassara wannan aya wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum sai ya ce ana nufin abincin su da kuma yankan su malaman tafsiri suka ce wadanda suka fassara suka ce ana nufin dabino da abin dafawa suka ce wannan faqad abadun naja sun ne santar da fassarar ayar hadda yankan su inda ya tabbata ahlul kitab din ne to ya halatta a ciyan kansu sun ambaci Allah ko ba su ambaci Allah ba dan ayar am ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum ina fata na fahimta dan haka duk dan kirista cikakke cikakken kirista da ba yahudi cikakken ba yahudi da yake bin addinin yahudancin sa da kiristancin sa suna cikin ahlul kitab dan haka in har sun yanka to qur'ani ya ce a ci abincin su kuma naku nasu ne nasu naku ne shi yasa wasu malaman suka halatta a ci din sai dai in su ma da suka zo yin yankan sun yi abin da koda musulmi ne in yayi ba a cin yankan shi ina so ku lura da wannan su ahlul kitabi fa ba su fi musulmi ba yanzu ko musulmi ne kaga ai an ce ka ci abincin musulmi ka ci yankan musulmi to musulmin da yaje imurda dabba to zaka ci musulmin da yaje jihu dabba daga sama zaka ci a'a al-munkhaniqatu wal-mawqudatu wal-mutaraddiyatu wan-natihatu wama akala as-sabu'u illa ma zakkaytum wama dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil-aslam to koda kristan ne ko ahlul kitab din ne in aka tabbatar yankan su irin wannan murdewan suke yi ko kashewa suke yi ko wai da sauran su to ba za a ci ba saboda ai in musulmi ma yayi shi ma ba za a ci ba ban sani ko ka gane yawa koda musulmi ne kaga yayi to ba za a ci ba to ya kamata mutane su gane cewa kenan su ma cin naman su ko abinda suka wannan laysa al-dak sai dai in yankawa suka yi in yankawa suka yi koda ba su ambaci Allah ba in dai yankawa suka yi kamar yadda malaman tafsirin suka faɗa Allah ya musu rahama to wannan yana da kyau mu gane kware da gaske to akwai matsalar naman da ake dauko shi a kawo shi ba a san daga ina yake ba ba a sani ba ana shakkan shin sun ambaci Allah wajen ba ni sunan shi wajen yanka shi ko ba ambaci Allah wajen yanka shi ba sabai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce akan samu wasu mutane sababbin shiga musulunci sai su dauko naman su taho da shi su kawo cikin sabbai sai suka ce la nadiri a zikir bismillah amla an ambaci Allah ko ba ambata ba halin wannan yankan nasu ya yake manzon Allah yake cewa yace ku ambaci Allah sai ku ci ma'ana din naman da aka kawo kana da shakka akan shi yace summu wa kulu ku ambaci Allah sai ku ci naman da aka kawo kana shakka akan sa kace bismillahi sai ka ci yanzu nan ina magana ne akan me shakka ba wai wanda kake da garanti ba yanzu kamar misali wani yace ya je garin wasu kristoci a kasan nan kafirai ya je NYC ya je zai ci abinci sai ya ga naman kaza sai ya ce kai ina kuka samu naman kaza da mu kuma kuna ci naman kaza waye yanka sai yarinya ta ce cikin yaran sai ta ce na mi kilam ta yi broken ma'ana ni na kashe kenan ba yankawa ta yi ba kashewa ne to kenan ko da ahlul kitab in kisa suka yi to fa ba za a ci ba in kisa suka yi sai ya tambaya to yaya aka yi kika kashe? Sai tace su ai wuyan zakara suke kama ku kazan. Tace sai mu yi haka wu mu bitin din shi mu daki kasa sai ya mutu ya taka. To irin wannan duk wanda ya tabbatar da haka to bai zai ci ba. Sannan kuma abincin su banda wanda Allah ya haramta mu kamar yanzu naman alade. Sai Kirista ko wani Yahudi ya kawo maka abincin naman alade ba za ka ci ba. Tunda kana da nassin da ya haramta maka kamar naman kare. Kada wani ya ce an ce wa ta'amul ladina utul kitaba illa lakum hadda abun da sauransu. Ina fata ana fahimta da haka ya kamata mutane su fahimci wannan su kuma ainihin wato kula da shi yana da muhimmanci. To akwai matsalar da na san watakila za a iya tambaya kamar misalin yankan inji. Yauwa yankan inji. Mai hukuncin yankan inji akwai kasashen da malam babu kwata ba malam ne yake zuwa yanka ba. Haka kurin ake zura ba ni sunan shi ake zura dabbobin a inji kawai sai a je a yanka su. To akwai wani babban malami da aka tambaye shi sai ya ce ya tambayi wasu yace akwai kasashen da injin ne yake yankawa amma suna bin tsarin musulunci wajen yankawa. Kenan musulmi ma zai iya yankan inji idan yana so? Menene tsarin lokacin da za a danna injin sai a ce bismillah? Lokacin da za a danna injin a ce bismillah. Kuma yace tabbas akwai kamfanoni da suke sayar da nama sun san musulmi suna sayan naman su sai suka dauki ma'aikaci musulmi shi yake aiki wajen yanka dabbobin. Damun dabarar da ake sai a kamar abinci ake ba su kamar abu sai duk sai aka wani abu sai a zuzzura kayukan su a sassa kayukan su kawai sai a sako abun yankan daga sama karfe cat sai ya gutsure kan ya yanke shi. To suka ce idan har an yi masa irin wannan yanka din kuma an ambaci Allah to wannan babu laifi za a iya ci. Da kuma wanda suke yi kuma ba tare da ambaci Allah din ba kawai arna ne kawai su tura shi suke yi. To su malaman suka ce wannan zaf ne ghairi shar'i yanka ne ba na shari'a ba. Me yasa ba za a ce ba ai ko musulmi ne idan yayi yanka ba bai dace da tsarin shari'a ba to ba za a ci ba. Da haka wannan yanka ne ba na shari'a ba ba za a yi amfani da shi ba za a ci ba. Amma idan shakka kake yi fato sai ka ce bismillah sai ka ci. To me hukuncin kitsan alade? Kitsan alade akwai inda ake sayar da kitsan alade ko ana bayar da kitsan alade? To ai shi kamar yadda naman sai zama haram to kitsan sa ma shi ma haramun ne wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace Allah ya ƙara malami san kwana mai albarka. Tace tambaya ta ita ce ta kai wata hudu tunda yayin ta tara su tace bata ƙara yin lafiya ba kullun kala ciwon da take yi daban. Tace ta yi magani har ta gaji tana fama da kuma yawan faduwar gaba da kuma yawan mutuwar jiki. Tace dan Allah a bata shawara sannan kuma a gaya mata addu'ar da za ta dinga yi a cikin wannan halin da take.
Na farko dai muna miki addu'a Allah ya ji kan yayarki, Allah ya mata afuwa, mu ma Allah ya ji kan namu yayyan da iyayenmu gaba daya. Abu na biyu gaskiya di wanda take yawan faduwar gaba da rashin yawan bacci da menene tace faduwar gaba da mutuwar jiki da alamu ne na shafan aljan. Alamu ne na shafan aljan kaman aljani ya shiga jikinki. Sai ki kokari ki nemi malaman ruqiya wanda suka san maganin aljani to sai su baki karatun alqur'ani addu'o'i askarus sabahi wal masa zikiran safe da na yamma da kuma yawan karanta suratul baqara da qul a'udhu birabbil falaq innasi da yawan zama da alwala. Ki lazimci wannan ki waita karanta qur'ani kuma kina yawan ta yin sadaka wannan zai taimake ki kwarai 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 da gaske. Allah ya baki lafiya, Allah ya warkar da ki.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai shin ana haifan mutum da maita? Take cewa kuma wai Allah ya ba su ne dan su bada magani? Sannan take cewa ya matsayin waɗanda aljanu suke sa su bada magani, shin hakan ya halatta?
To na farko dai barin fara amsa tambayar ta ƙarshe masu sa aljanu su bada magani. Shi aljani ai makariyaci ne. Annabi ya tabbatar mana cewa aljani makaryaci ne a cikin magana guda 199 da ƙarya ne to ku a cikin mutane ma duk wanda magana sa ta rinjaye ƙarya ne ai ba a karba da haka babu wani mutum da zai zo ya je karbo wani magani a wajen wani aljini ya zo ya baki ko ya baka kar a karbi magani a gurin su matsafa ne kuma yawanci suna shirka da aljanu yawanci idan kaga mutum yana ala'a da ruhanai da aljanu to zaka dan surkulle ne matsafi ne dan bid'a ne sai ya je ya aikata wani abu na saban Allah kafin ma ya samu haduwa da shi aljanin kar ku karbi magani a wajen mutanen da suke ce suna karban magani a wajen aljanu in sun gaya muku ku ce musu ai annabi ya ce aljanu makaryata ne aljanu makaryata ne to ya zaka karbo magani a wajen makaryaci abu na biyu abin da ya shafi harkar mayu a maita da mutane suke fadanta a maita ta muta Hausa ai babu ita ƙarya ce tsafi ne kawai babu ita ƙarya ce tsafi ne kawai abin da nake nufi wato idlakin wani mai babu wannan shi surkulle ne da gargajiya na banza kawai yanzu in ka tsaye da mutum ka tambaye shi wai waye mayin sai shi ame cin kurwa mai bin kurwar mutum mai kurwa wai inuwar mutum shirme haka ka kasa maganganu waɗanda ba hankali a cikinsu da sauransu so na farko wannan kalikale da ake ta yi na cewa wani mai ne ko wance maiya to ya kamata masu ilimi su daina yi mu abinda muka sani a shari'a kambun baka shine mutanen da suke da baki mai kaifi ta yanda in sun ga abu sun yabe shi to sai ya samu matsala mai kambun baka ko mota ya gani mai kyau ta burge shi yace kai motar nan tana da kyau to motar nan sai ya ga ta lalace ko ta yadare mai kambun baka ko yaro ya gani ya burge shi yace kai yaro nan yana da kyau to yaron nan sai ya kamu da masifa ko zazzabi ko mutuwa ko kuma wani hadari duk abin da suka yi magana akai masu kambun baka to sai ya samu matsala to wannan akwai shi a shari'a kuma an gaya mana me maganin sa hadisi sahihi kamar da cikin sahih al-bukhari shine mutum yaje yayi alwala in aka san yana da wannan kambun bakan sai yayi alwala idan yayi alwala a tarruwan alwalan sai a yayyafa wa wanda yi wa wannan kambun bakan to wannan shine a shari'a ba wai maita ba kuma masu kambun bakan yawanci ba su ma san suna da shi ba yawanci masu kambun bakan basu ma san suna da shi ba ballanta mutum ya ce ai ya gaji maita ne ai shi dan maye ne waye waye dan mayu da waye da sauransu wannan maganganun mayu 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 din ya kamata duk masu ilimi da wanda suka fahimci suna su nisanci kansu da wannan ana kashe aure saboda maita ana raba alaka saboda maita yanzu wata mata ta taba min fatawa daga wata jiha cewa haka kawai ƴaƴanta sun hada mata baki sun ce ita maiya ce ƴaƴanta wallahi ai maiya ce ai ta cinye wani ai ta cinye wani duk wanda ya mutu sai a ce wai wance ita ta cinye shi duk wanda ya mutu sai a ce wani ne ya cinye shi muna yara wallahi a kasuwa mallan sai a zo a ita dukan mutum dukan da za a masa ya fi na barawo sai a ce ai maye ne astaghfirullah mu ma mun sha jifan su da duwatsu Allah ka yafe mana ko a ce ai wance maiya ce sai a je gidan a samu wata tsohuwa haka kawai sai a kirkire sai a ce ai maiya ce da kuka ganta tana zauna anan maiya ce me maiya mai cinye mutane sai ai ta jifan su sai an kashe su wallahi a wasu wuraren sai dai in hukuma ta zo ta karbe su to haka ake samun irin masu maganin gargajiya marasa tsoron Allah makaryata maciya amana yan neman kuɗi wanda suke zuwa mutum ya tutuciya da shi wai yana bada maganin mayu ya bada maganin mayu a mota a loudspeaker zaka ji mutum yana cewa ni ne uban mayi ni ne mai kurar mayu ni ne mai kaza haka zaka ji yana ta faɗa wani ma naje yana cewa ni mayi ne ubana mayi ne uwata mai mamai ya ce mata na biyu ma mayu ne kuma ƴaƴana ma guda biyu duk mayu ne ni kuma ni ne na san mai tani ne uban mayi duk wani mayi dan abu kazan su sai dura ashar kuma wallahi duk maganin da zai faɗi mallan ne yana dari ne kuma me maganin sai ce gari ne me zaka yi hayaki zaka yi shi abun mamaki yadda zaka gane ƙaryar waɗannan masu bada maganin nan na motocin nan da masu magani a ulbaru da lasfika yace maganin sa wannan garin shi kadai yana maganin mayu yana maganin baki yana maganin rashin haihuwa yana maganin mijin da ya fandare wa matarsa, yana maganin rashin ciniki. Wallahi sai da ji ruciwo ciwo da larurori sun fi 70, yace duk yana magani, amma fa shi maganin mayu yake. To irin wannan inda ba ilimi, inda babu karatu, sai kaga sun ana billahi ce 100-100, ka bada 200 a baka guda uku, ko 50-50 ka bada 100 a baka guda uku, ga maganin da araha ga shegiyar ƙarya a ciki. Dan haka muna kira ga mutane a nisanci wannan maganganu na maita 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 din nan, ba wani abu ne wanda yake abin arziki ba, abin kirki ba, yan gargajiya ne kawai za ku ji suna yi. Kawai mutum ya dage da askar, ya dage da roƙon Allah, ya dage da karatun Alƙur'ani, kuma a daina zuwa ana ƙalawa mata ko ana ƙalawa wasu tsofaffi a ce su mayu ne. Babu wannan a shari'a, wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah tana so mallam ya ja hankali, ya ja hankalin al'umma kan laifin da ake dorawa mata akan wai a ce mutuwa aure ko rashin haihuwa ko haihuwar mata zalla da sauransu, duk sai a ce mata ne komai.
Kamar ya rashin aure,
a mutuwa aure
to
da rashin haihuwa da haihuwar mata zalla,
to na gane, to na gane ce su ne. Kamar a ce ai mata suna ta kashe aure, mata ba sa zaman aure, su suke ba da wannan ba daidai bane, ba kuma lissafi ne na adalci ba. A irin wannan zamani dai, duk wanda ya san gida, wanda ya san zamantakewar aure, ya san duka bangarorin guda biyu suna contributing, ma'ana suna ba da gudummowa wajen lalata aure. Bangaren maza suna da laifuffukansu wanda kullum muna bayani a karatukanmu, bangaren mata ma suna da laifuffukansu wanda su ma kullum muna bayani a karatukanmu. Da aka yanke hukunci a ce wai mata ke kashe aure, ko mutuwar aure da ake a kasar Hausa, ko mutuwar aure ake mata ne suke kashe aure, ko dalilin mata ne, wannan ba daidai bane. Su ma mata in sun ga dama za su ce maza ne ba su da hakuri suke ta kashe musu aure, ba daidai bane. Wannan kuskure ne kuma zalunci ne gaskiya. Tilka idan kismatun diza, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan abin da ya shafi rashin haihuwar ƴaƴa mata, shi ma tabbas akwai waɗanda suna zargin matan su cewa ai su ne suke haifa musu ƴaƴa mata, kuma ba haka bane gaskiya. Ya kamata ku sani ita mace ba ta haihuwa sai an samu contact. Abin da ake nufi da contact shine haduwa, dole sai an hadu, A plus kaza ya bada kaza. Haduwar namiji shine yake result, ne yake haifar da wato samun duk abin da Allah ya kaddara a samu. Dan haka jahilci ne wai namiji ya ce wai matarsa ita ce take haifa mai ƴaƴa mata. Ba mamaki daga tsatson ka ne yayi, ba mamaki kaddarar ka ne Allah ya rubuta maka. Dan haka ko mace ko namiji, duk wanda Allah ya kaddara za a iya samu. Amma wannan tunani ne na jahiliya, tunani ne na shin ilimi. Akwai matar da ta kawo min kuka cewa mijinta yana yakata, yana cin mutuncinta, yana wulakanta ta a gaban kishiyarta. Me laifinta? Saboda kawai wai ita ƴanta din na mata ne. Wallahi injiniya za ka sha mamaki, a wasu gidajen matar da duk take haifan ƴaƴa mata ba ta da daraja, ba ta da kima a wajen mazaje. Irin waɗannan mazaje to suna yin rayuwa ne na zalunci, rayuwar jahiliya, rayuwar rashin ilimi. Kuma mun sha bayani a karatu, yanzu bincike abin da ya tabbatar, yawa-yawan mata, ƴaƴa mata da Allah zai baka ma sun fi albarka, sun fi tausayin iyaye, sun fi jin ƙai. Da yawa an gaya maka. Kuma za ka ga wanda Allah ya bashi mata ya fi nutsuwa. Me ne nutsuwa? Bai da damuwa da complain da yawa. Na farko su dai ba daɗewa suke ba, nan da nan za ka sallame ta ka miƙa ta ta gidan mijinta, shekara 18, shekara 20-20 da wani abu. Namiji kuwa zai kai shekara 30-40 a gidanka, bai aure ba yana gana maka azaba, kuma ya ƙi fita daga gidan, yana nan kwanonsa yana nan, tun yana cikin cikin uwarsa kake kula da shi, har ya kai shekara 30 da wani abu baka daina kulawa da shi ba. Ya jawo maka masifa, ya je ya sata, ya je ya ƙi samun aiki, ya je mai kana ta wahala akan shi. Ina mamakin mutanen da suke kyamar ƴaƴa mata, ina mamakin mutanen da suke fada da mace wai dan san saboda tana haifan ƴaƴa mata. Mali abi jan dalilai a cina ya zallu fil bait alladhi yalina ghadbana alla nalida albanina, tace wa inna ma nu'ti alladhi utina. Wata mata ce tace me ya samu Abu Jandal, mijinta kenan. A wata riwayar aka ce Abu Hamza, me yasa baya kwana a gidanmu sai ya je gidan makota ya kwanta in dare sai ya je gidan makota ya kwana wai ka san me saboda shi baya son matarsa ta tafi aya mata ba zai je ma i kwana a gidan ba dan wulakanci wai saboda matarsa na haifa abin nan aya mata tace tace wa inna ma nu'ti alladhi utina ai mu mata abinda aka ba mu shi muke barwa mana in miji ya sadu da mace ba sai ya sadu da ita take haihuwa ba to ai abinda ka ba ta shi take haifa dan haka kuskure ne a rinka danganta wai haifan yaya mata akan mata to me abun aibu akan yaya mata babu wani aibu Allah ya bada wasu annabawa gabaɗaya ayyan su mata ne annabi Lut ayyan sa mata ne gabaɗaya wasu annaban Allah ya hada musu maza da mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da maza da mata akwai annabin da gabaɗaya ayyan sa shi kuma maza ne annabi Ibrahim duk maza ne ayyan sa duk wannan kashe kashen akwai wanda kuma ma bai haihu ba a cikin annabawan wanda yayi ta nema ma bai ma haihu ba ko ba ka bane ba dan haka duk wannan bangare ko dai rashin haihuwa ko haihuwar maza zalla ko haihuwar mata zalla ko haihuwar ainihin mata da maza ba wanda Allah bai dora misali akan annabawan Allah ba dan haka tsarin Allah ne ya ba da wanda ya ga dama lillahi ma fis samawati wa fil ardi yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukran wa inasa ويجعل من يشاء اقيما القراني ني الله يبياني wannan rabarabe Allah ya gane da mu ya dora mu akan daidai na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace wai mijinta ne zai kwana a gidan matarsa amma ba za ta ba shi abin kariya ba sai ya dawo gurin ta ita ce amarya ta nemi neman abin da zai ci kuma har in ta ce babu abin ya zama bacin rai me ya kamata ta yi
to a kaida miji inda ya kwana cin ya kamata abin a ba shi abin kariya sai dai in ya kafa kaida shi a gidansa cewa zai je kwana a gidan wanci ke kuma dayar dabara na girkin ka ba ke zaki bada abin karyawa dan haka wannan miji naki yana da hada fada yazo ya bar gidan matar da i kwana a gidanta yazo gidanki yace sai ya ci abin karyawa kuma idan ba ai samu ba ya zama abin fada mu dauki wannan abin ta wannan janibi ta wani janibin kuma zamu dauka mallan soyayya ce da kauna da yake yi wa matar yana son ki ne yana kaunarki wacce din watakila baya jin dadin abin karyawarta kuma wataƙila mai bacci ce ba ta tashi yanzu akwai malamin da malami ne dalibai suka kullun sai zo a jami'a da dan abunan din sai yana sayan abun karyawa haka ce malamin saya aka yace to ba ta tashi tace kar in yadda in tashi ta da safi in zan fita jami'a shi yasa nake zuwa an saya to mutumin da yake da mata biyu ko yake da mata uku sai wata tafan dare kuma ya tafi karfin sa ba za ta yi masa abin kariya ba tunda yana da wata matar ba sai ya je can ba ke da zaki zo kina masifa abincin naki ne kai ba abincin ki bane shi ya sayo abincin ke din ma mallakar sa ne ai ke matarsa ce abincin gidan nasa ne to me za a yi fada da shi kuma dan me yasa za a ce masa babu in babu a ce mai gida ka ce ya kare shikenan naka ni ina ganin gaskiya ya mutunta ki ne ma ya kimanta ki in dai ba kuma raban zalunci yake yi ba haka kawai yake cin abinci a wajen waccar matar ke da wajen ki to sai ki masa nasiha ki sa ya koma wajen ainihin matarsa da ya kwana a gidanta wallahu ta'ala alam kake kashi auren ki akan wannan karki fada da mijinki akan wannan Allah ya baki nasara ya baki dacewa
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace wai dan Allah miji zai iya kiran matarsa da mumi da mumina idan har sunan matar iri ɗaya ne da na mahaifiyarsa
to irin waɗannan kalmomi abinda malamai suke cewa ya kamata dai a nisance su duk abinda zai kawo shubha ma'ana abu mai rikitarwa haramun ne namiji ya kamanta matarsa da uwarsa ta ko ina ba a kamanta mata da uwa amma kuma zai iya yiwa sunan uwarka da sunan matarka ya zama iri ɗaya sunan mahaifiyarka da sunan matarka ya zama iri ɗaya to tunda baya son ya kira sunan mahaifiyarsa zai iya cewa mumi amma ba yana nufin ke din mumin sa bane in banda ma ke ma da tunani irin naki ba na mata a idan kin zama mumin sa ya za a yi aure ki ai tunda ke mumin sa ne bai zai aure ki ba dan haka suna ne kawai kamar yanzu sunan matar mutum Hafsatu kuma sunan uwarsa Hafsatu yazo sai ya ce Hafsatu to shikenan sai ki je ki ce ya mai da ke uwarsa a dan haka wannan mumin ba mumi ta uwarsa bane ba mumi ne na sunan ki yayi daidai da me da sunan mahaifiyarsa maimakon ya faɗi sunan mahaifiyarsa tunda yana jin nauyi to sai ya ce mumi tunda ke sunan ku ɗaya da ke da sunan mahaifiyarsa babu wani rikici a ciki, babu damuwa. Allah fa yana yi wa mutane hukunci ne da abin da suka kulla a cikin zuciyarsu, ba zihari bane wannan, wallahi alam. Na'am,
la saka da alkalimi. Tambaya ta gaba ta ce Allah ya kara wa malan lafiya ya tsare rayuwar sa. Tace dan Allah malan ayi min addu'a Allah ya bani miji na gari mai tsoron Allah da albarka.
Ya Allah, muna roƙonka a wannan fili namu na amsa tambayoyi da fatori da bada shawara wa ma'aurata, Allah wannan baiwa Allah ka bata miji salihi na ƙwarai ka aurar da ita. Kuma muna sanar da mutane kamar da muke bayani insha Allah, muna nan da irin waɗannan yara matasa ƴan mata waɗanda suke so a ba su miji na ƙware salihi. Mata ne muna kyauta musu zato, kuma alhamdulillah masha Allah tabarakallah za ku gansu duk masu ilimi ne, wasu ma ma da ta Qur'ani, wasu ƴan boko ne, wasu ne suke cikin jami'a. Sun yadda a wannan fili mai albarka in an samu namiji mai tsoron Allah, mai sana'a, mai rufin asiri, mai gaskiya, wanda yake da niyyar yayi aure da gaske, sun yadda a ba su dama su zo su gana da su tattauna. Akwai su irin wannan, daga duk wanda yake da bukata zai iya miko profile ɗinsa da number sa da hoton sa ga engineer da sana'ar sa, engineer mai karanta mana tambayoyi kenan. Insha Allah zamu ga yadda zamu yi mukulla tsakani mu ma mu samu lada. Ba mamaki wata ran ma mu daura wani auren anan filin amsa tambayoyin nan insha Allah. To ke ma muna miki addu'a Allah baki miji salihi na ƙwarai, Allah kuma ya aurar da ke, Allah ya aurar da ƴaƴanmu gaba daya. Wannan fitina da mata suke ciki sun kai munzalin su aure basu ba, Allah ya basu. Wato abin da yake ban tsoro, kaga yarinya shekara 17 18 ta fara neman mijin da zai aure ta, saboda wallahi zaunuwa suke malan su kai wani lokaci ba samu auren ba, sun yi wa kansu gyadar dogo da kiyamul laili. Kuma ni duk matar da duk yarinyar da ta bude baki tace a nema mata miji salihi, ni kan mai hankali ce a wajena. Kuma bata yadda ta samu miji dan titi ba, saboda zai iya bata matsala. Amma suna kawo kansu irin wannan majalisai na ilimi, sun san duk wanda yake sauraron wannan ba ana tsammanta masa dai tsoron Allah, kuma ba mutum banza bane. Muna fatan Allah ya ba su mazaje na ƙwarai, su ma Allah ya ba su mataye na ƙwarai, wallahi alam. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace tun tana karama akwai azumi, bata yin azumi ita, ta shasha azumi sai ta dinga abinci take ci kawai ta ki yin azumin. Tace har salloli ma duk tana wasa da su. To a cikin azumin ma da ta karya, tace wasu azumin da take karyawa a bana alfasha ta cikin Ramadan da azumi a bakin su, da azumi a bakin ta. So shine take tambaya, tana azumi ana binta na shekaru cin abinci take, ba ta san adadin su ba.
To wannan sai dai ce sai fari ta tuba kawai, ta je ta nemi Allah ya yafe mata, ta je ta nemi Allah ya yafe mata. Gaskiya abun yayi yawa, to ai ba san shekara nawa za ta rama azumin ba. Wanda kuma azumin da kika san kin yi shi, kin yi zina a ciki, kika kare azumin da zina, to wannan kuma akwai azumi 60 akan ki. Wannan akwai azumi 60 akan ki, in sau biyu kika yi zina 60 sau biyu, in sau uku 61 ma kai na kafara. Allah shiryar da ke, Allah ya fi miki kurakuran ki. Na'am,
mai tambaya ta gaba take cewa wai ya halatta ta yi walima lokacin auren ta, taron mata zalla, a kira malami su yi wa'azi da fadakarwa da kuma wai waƙoƙin musulunci, hakan akwai lada a ciki?
To ita walima, malami sun raba walima kala-kala. Akwai walimatu urs, nan ce walimatu urs a cikin littafin fiqh ko na hadisi, ana nufin walimar aure. Arrasa aris ango kenan. Wannan malamai sun tattauna musabbi ne a halatta, a yin walimar kai musabbi ne, kuma amsa walimar dole ne, wajibi ne. Ma'ana an so idan mutum yayi aure yayi walimatu urs. To akwai kuma walimar haihuwa ta suna kenan, akwai waliman gina gida, akwai waliman tarewa kenan a sabon gida, ko waliman samun promotion a aiki. To waɗannan gabaki ɗaya malamai sun faɗa duk walimar da ba walimatu urs ba, to ba wajibi bane amsa gayyatar. Da haka wannan cewa da yazo a cikin hadisi cewa idan dan uwanka ya kiraye ka walima sai ka amsa walimatu urs ne banda walimar sabuwar mota da ka siya banda walimar sabon gida da ka gina banda walimar promotion na aiki da aka baka wannan ba dole bane in mutun ya ga dama ya je ya ga dama kariya ce zance mafi inganci kenan to idan mutun yayi aure a shari'a to ana so yayi walima saboda hadisin aulin walau bishatin hadisin Anas an Malik yayi aure annabi yace kai walima koda yar akuya ce ina fata ana fahimta kuma wannan umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar inda hali ne yawa ba dole ba dan wanda yake fama da dan masarar da zai ci a ce zai nemo ta akuya ko rago yanka so ba dole bane ba to kenan ana son idan kin aurar da yarki ko ka aurar da diyarka kai walima ta sunna an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya halatta a kira mata zalla shine ma abin da yafi dacewa a walimar dan in an hada walima maza da mata in dai sun hadu wuri guda a ci kuɗi to an saba wa Allah mai ko a samu ladan walima kuma za a debo zunubi Allahumma illa wanda suke gayyatan walima bangaren maza da bangaren mata da wannan ba laifi tunda an raba tsakanin su to ba a son duk abu na saban Allah kuma malamai suka ce wajibin amsa walimar idan ba ta saban Allah bane duk wanda ya gayyace ka walima koda walimatu urs walimar aure din ce in ya gayyace ka in ka san akwai saban Allah a ciki to bai halatta ka je ba kaman in akwai kida a ciki ko za a sha giya ko za a cakudu maza da mata ko za a zagi wani ko za a yi zambo wani ko za a zo a kira mawaka da makida kuma an sa abin sunan walima to bai halatta mutum ya je ba saboda wannan saban Allah da yake ciki da ka ya halatta ki walima ba ni sunan shi na auren yarki ko yar uwanki ko dan uwanki abu na biyu a gayyaci mata su yi wa'azi asalin ita walima ba wa'azi bane cin abinci ne asalin walima ba wa'azi bane cin abinci ne kawai shine walima ga yace mutane su yi abinci kowa ya tafi to amma ana shigar da wa'azi saboda ana ganin mutane sun taru abai kamata a basu haka ba a dan ce wani abu ba walimar daban wa'azin kuma daban in dai walima ce ta sunna to iya cin abinci ne to amma wannan cin wato wa'azin da ake karawa kamar ana amfani ne da dama tunda an samu jama'a to bari a dabbaka wata sunnar kuma daban ina fata ana ganewa mutane sun hadu to aje ayi walima yasa na faɗa haka shine yawanci zaka ai sabai sun yi walima tabi'a sun yi walima annabi yayi walima amma duk zaka ba wani wa'azi a ciki cin abinci ne kawai da haka kai ma in kai aure zaka iya gayyatar mutane walima ba sai an kira loudspeaker an kafa ba kaga ya ci abokananka mutum 10 mutum 20 mutum 30 iya karfinka a musu yanka mai kyau da abinci mai kyau lafiyayye ko baka bane a gayyace su ci abinci kawai azuminci a gaisa kowa ya tafi gidansa ko da malami bai yi wa'azi ba in an samu wani ya dan faɗi kalma ba laifi bane an dan amfanar da mutum ne duk da wasu suna cewa idan har an liƙe wa'azin cewa lalle sai an yi wa'azi a cikin walimar to kuma a zo da wata bid'a tunda asalin walima cin abinci ne zalla wanda ya kamata mutane su gane cewa walima cin abinci ne zalla sannan ta ce wai akwai islamic songs wato waƙoƙi na musulunci da sauransu ina duk waka wacce take ba kiɗa ba zambo ba cin mutuncin wani waka ce halal ce ba za a cewa ga musulunci ba ja'iz ce kawai ta halatta kenan idan har kuka zo taronku za a yi wasu waƙoƙi ba kiɗa a ciki dan in an sa kiɗa ta zama haramu ba rawa to wannan ba laifi za ku iya yi ku ya ku a tsakaninku ina fata na fahimta kiɗan akwai abin da malamai suke dan halattawa kiɗan ƙwarya da mata suke babu zambo a ciki suyi su a tsakanin su wannan na nishadi amma a je a ɗauko ƙato namiji a je wannan ba daidai bane irin DJ da ake kira duk haram ne wannan a kira DJ a kira mawaki a kira katti balagaggu maza suna wani waka kina zuwa kina kada jikinki wannan haramun ne Allah gane da mu nam
la saka da alkari tambaya ta gaba ko ita ce take cewa yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya walima lokacin auren sa
to na farko dai na gaya muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai walima to kuma shi ma ai yayi awlim walau bisha hadisin Imam Anas sannan manzo Allah ya tabbata a hadisi yayi wa matansa walima yayi aure yayi wa matansa walima shine walimatu urs di yawanci walimar da zaka ji sabai suna ko ba ni sunan shi annabi ya ce ai zaka walima ce ta aure manzo Allah yayi wa na Safiya walima matarsa Safiya bintu Huyay ibn Akhtab wanda ya aure ta a Khaybar ya mata walima yayi waliman dabino ya samu da cikui da dabino da cikui aka hada aka ci to shi ake da shi aka mallaka ya tara mutane yace gashi nan ku ci yace ina shaida muku na aure Safiya kuma na yanta ta wannan hadisi Imam Ahmad ne ya rawaito shi a cikin Musnad dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi walima wana na Zainab matarsa Zainab ya mata walima da akuya ita kuma to kun ga annabi yana iya yi da nama yana iya yi da abinci kenan yar uwa walimar da aka soki da abin da Allah ya hore miki eh abin da Allah ya hore wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba bayan sallama tace yaran ta biyar amma guda uku duka CS aka mata ma'ana sai da aka bude cikin ta aka dauko
tiyata
tiyata aiki aka mata aka dauko so yanzu ma tace tana da ciki kuma an ce shi dai CS din za a ƙara mata to amma daga wannan sun ce wai a daure bakin mahaifar sun ce in har ta sake yin ciki na gaba akwai hadari shine take tambaya menene hukuncin hakan a addini
ba laifi dan kin daure mahaifa ko an daure miki mahaifa saboda akwai hadari akan haihuwar da zaki ci gaba wannan ba laifi bane malamai sun ba da fatawa akan haka bal suna fada suna maimaita cewa duk matar da take haihuwa har ta zo gejin ta na tiyata ya kare to bai halatta ma ta bari ma ta dauki cikin ba akwai kurakure da iyayenmu mata suke ya kamata mu fadakar da su gaskiya duk matar da ta san ana mata CS ma'ana ana mata tiyata idan za ta haihu to ta rinka yin wannan tazara haihuwa ki bari bayan shekara 5 sai ki haifi wani in an yi bayan wata shekara 5 kin huta sai a haifa ko 3 sai a haifa kuma duk wacce ta kai gejin ta na tiyatar kuma likita ya bada shawara cewa kar a bari a sake daukan haihuwa to duk maganin da za a sha na a dakatar da haihuwa halal ne idan ma an dakatar da an matse mahaifar gabaki ɗayan ta an daure ta halal ne dan haka ba laifi ki kai ba kuma ki nemi ranki ya zauna lafiya shi ya fi miki akan nemo dan da ma ba a san a yaushe zai zo ba wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace tana cikin wani hali mijinta likita ne to amma wai ƴan mata haka ko zaurawa suka yi ciki yana ba su magani ko allura ma'ana ta zubar da cikin eh tace to amma tana tsoro kada ta rasa auren ta da ta yi masa magana ya daina da ta fara masa azi sai ta ce ai sannuwa ne sai ta faɗi sunan wani malami sai ya faɗi wani sunan malami ya ce sannuwa ce sai ta ce dan Allah a bata shawara
to yar uwa ga shirye kin ce kin aure likita kuma amma ga halin sa ma'ana wannan tana magana ta aure wani malamin asibiti ko likita mai zubar da cikin mata mai abortion kenan to Allah shirye da mijinki Allah ganar da shi iyakaci da mun tsakaninki da mijinki ke masa nasiha ya dauka ya gyara in ya gyara alhamdulillah an ci nasara idan ya ki gyarawa to ke Allah bai wajabta miki dole sai kin gyara shi ya gyaru ba tunda har kina tunanin yi masa magana akan zubar da cikin da yake yi zai kashe miki aure to ki shiru ke karki mara magana din ki sa ai masa magana a gefe idan kin ga zaki yi hakuri da shi da wannan mummunar dabi'a ya ciyar da ku da wannan sana'a ta haram to sai ki je ki ci gaba da zama da shi idan kuma kin ga ba zaki iya ba to ki nemi ya sauke miki ki je ki aure wani mijin wanda ba shi ba amma da za a sa ya ai mai nasiha wataƙila bai sani ba to da zai fi Allah ganar da mu Allah ganar da mijinki na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace shekarar ta 10 da aure amma Allah bai ba ta haihuwa ba sai yanzu take da ciki yana wahalar da ita sosai tace komai tace sai ta yi amai shine take cewa idan Allah ya halatta ta yi taimama ta fuskanci alƙibla ta yi sallah asuba a kwance ba sai ta tashi ba
wannan cikin nata ne baya bari ta taba ruwa
to dai yadda ta ce dai taimama
ana yin taimama ne idan ba za a iya taba ruwa ba ana iya yin taimama ne idan an taba ruwa za a kamu da ciwo za a kamu da ciwo dan haka idan kin tabbatar in kin yi taimaman nan zaki kamu da cuta da za ta illata ki ya halatta ai idan kin taba ruwa kin yi alwalan nan zai sama miki sababin kamuwa da cuta ke cutu ya halatta ki taimama wallahu alam
sallallahu alaihi wasallam
idan zaki iya yi a zaune ki a zaune in ba zaki yi ki a kishingi dan ba zaki yi ki a kwance sai ki ima'an sai ki nuni amma fa sallar kwance sai an koya miki yawa sai an koya mutun sallar kwance dan yana yi ne yana mai nuni shine ima haka sallar a zaune ma haka sallar a kishingi da ma Allah ya baki lafiya
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ya halatta a sujjada ta karanta addu'o'i na azkar da safe na safe kamar sayyidul istighfar a cikin sujjada a sallah sannan tambayar ta tabi take cewa wai za ta iya yin sadaqatu jariya wa mijinta wanda ya rasu
na farko bai halatta ki je ki karanta wasu addu'o'in da ba annabi ya ce a karanta su ba ya zaki zo ga abinda annabi ya ce ayi a addu'ar sujjada kaza addu'ar ruku'i kaza addu'ar bayan tayya kaza shine annabi ya koya mana yace sallu kamar ru'aitumuni usalli amma mutum sai zo ya tsallake sunna ki je ki dauko azkarus sabahi wal masaki su a cikin sujjada bai halatta ba duk da duk addu'a ne to amma dai kin canje yanayin sallar manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kada ayi na biyu sadaka jariya mutum yana yin sadaka jariya ne wa dan shi uba yayi wa da ai da yayi wa uba mijinki ko ba ubanki bane ba dan haka ba zaki masa ba sai dai ki sa dan sa yayi masa sai dai ki sa dan sa yayi masa haka malamai suka faɗa Allahu alam na'am
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba yace Allah ya kara wa malal lafiya da nisan kwana yace ya kasance yana aiki a wajen gine-gine to wai akwai wasu kuɗi da ake warewa yace wanda gaskiya haramun ne cin su amma idan bai karbi kuɗin ba zai iya shafar aikin sawatan za a kore shi daga wajen aiki shine yace zai iya karba yayi sadaka yana neman ƙarin bayani
idan har ya tabbata in ka karbi wannan kake karban wannan kuɗi za a kore ka a wajen aikin kuma kake da tabbacin an kore ka a wajen aiki zaka iya galabaita ka zo ka rasa aikin da zaka yi to ka karbi kuɗin amma kar ka ci kuɗin ka karba ka je kai wani aikin Allah ko ka taimaki wani masallaci ko ka taimaki wasu marayu ko ka dai kai wani abu dai ko gyaran hanya ko butocin alula ko na wai su mutane ba san kuɗin meye ba amma kai haramun ne a gare ka ka ci mun halatta maka karba ne a wannan yanayi saboda kar a haramta maka aikin ka da kake don tabbas wasu din idan ka ki karba din sai dai ka rabu da aikin ka Allah ya sauke Allah ya gyara mana wannan corruption da muke fama a wannan kasa tamu wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa suna karuwa da karatun malam sosai daga kasar Turkiya yace Istanbul yace tambayar shi yace zai iya gina masallaci guda ɗaya da kuɗin sa a matsayin sadaka tijariya amma dan Allah ya bashi ladan shi da matarsa
ba za ka yi ba aina kamar yadda muka faɗa yanzu abinda kawai za ka yi dabara za ka yi shine kuɗin ginin sai ya zama naku ne kamar da shi mallakin ku ne kai da ita ita ta mallaka kai ma ka mallaka to kaga kamar kuɗi ne naku kuka hada kuma duk buƙatar ta ka dai ta yi
kuma ita tana la'ima ina
ne kamar ban sunan shi kamar yana miliyan 50 ne sai ce miliyan 25 naki na baki miliyan 25 na amma za mu gina masallaci shikenan sai ai haka Allah zai baku kun hada karfi kun yi bani sunan shi kun yi aikin alkhairi amma kuma suke sadaka jariya wa mutum bai mutu ba wani ki zai iya yi in ubansa ne ko mahaifiyarsa ko na makamancin wannan abinda dai ya kamata kai kenan dan ka fita daga sabani wallahi alam
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace mutum ne ya dauki hakkin wani kuma yanzu yayin da dama yana son ya tuba shin idan yace su yafe masa aka yafe tuban sa yayi
duk wanda yace hakki na wani duk wanda yace hakkin wani to baya daga hannu yace Allah ya yafe masa sai ya mai da wannan hakkin ko kuma ya nemi mai hakkin ya yafe masa ya halatta masa haka bayanin yake haka malamai suke Allah masa bayani rahama dan haka idan har ka ci hakkin wani to kana neman yafiya to lalle fa sai ka je ka ci yafi ma ko ka mayar masa hakkin yawa in kuma baka da hali baka da iko ko kuma ya riga ya mutu to wannan sai kai ta addu'a Allah mayar masa ka nemi afuwar Allah Allah ganar da mu
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa ya kasance inda shi kadai ne a waje kamar daki wai sha'awa yana da yawan sha'awa yace kuma bai da aure hatta kai shi yana yin istimna'i shine yake neman a bashi shawara yadda zai iya daina.
To istimna idai haramun ne kamar yadda malamai suka yi bayani, kuma yana jawo cututtuka a jikin dan adam, ciwon gaba, ciwon al'aura, da ƙarshe ma masifar da mutum zai gamu da ita yana wannan auren hannunsa da zai ma haihu ko ya aure, saboda duk ƙarfin nasa iya ƙwayoyin maniyin nasa duk ya zubar da su. Allah kiyaye mu kamar yadda Allah ya jarrabi masu irin wannan abun kenan. Da haka karkai maganin su shine ka je kai aure, duk buge-bugen da zakai ka je kai aure, ka je kai aure, Allah shiryar da kai, Allah gane da kai.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yace ya kasance yana sauraron mallan ta YouTube da sauransu, musamman tambayoyin nan, yace dan Allah yana so a yi bayani akan zakka ta gold da zinari na mata na ado da kuma danyen gold da ake siya matsayin kadara.
To a nan gurin ya dan hada tambayoyin ne da yawa. Akwai abin da ya shafi danyen gold, wani sunan shi da ake amfani da shi don a samu kuɗi, duk zinari, duk azurfan da ake da sunan business, to dole sai an cire mai zakka. Wannan babu wani sabani a kai, kar a ɓata lokaci. Duk abin da mutum ya siya da sunan ya zama kadara, to wannan sai ya cire masa zakka. Ko zinari da azurfa, ko azurfar kaɗai, ko ma me da mutum ya yi shi da sunan kasuwanci, to zai cire masa zakka. Sai ma'adini da ake tono, ma'adinai, abubuwan da ake ciro su a cikin ƙasa, su ba sai sun shekara ba, ka'idar zakkar su kawai da an tona ranar da aka tone shi kawai za a buga lissafi a ga ainihin, wato ba ni sunan shi, an cire wannan zakka an bayar, ba irin zakkar dabbobi ne ko amfanin gona ba. To sai maganar zakkar awarwaro, zinari da mata suke sawa a wuya, zinari da mata suke amfani da shi, ɗan kunne, sarƙa da dai sauransu, da na ƙafa da na hannu da na waye duka da suke daddaurawa, mai hukuncin wannan zinari wajen ba da zakka. Malamai sun yi saɓani, malamai sun yi saɓani, akwai maganganu guda biyu masu ƙarfi wanda ina so yan uwa su fahimci wannan. Akwai waɗanda suka tafi akan cewa haramun wanda dole ne sai an cire zakka wa zinari da azurfa, ai zinarin da mata suke amfani da shi, Allah ya musu rahama, kamar yadda irin Sheikh Albani, Allah ya musu rahama, da su Imam Shafi'i a wani ƙaulin nasu cikin maganganu cewa sai an abin nan cire musu. Abu Hanifa yana da ra'ayin cewa dole ne mace a warwaron ta sarƙarta sai ta cire musu zakka, saboda dalilan da suka kafa shi ne akwai hadisi da ya zo wata mata ta zo da yaronta ko yarinyarta da wannan ba ni sunan shi da wannan zinarin a hannun shi ko a hannunta. Manzo Allah ya ce kina ba da zakka, wannan kuwa ta ce ba ta zakka, ya ce to ai lallai wannan kamar wuta ne a hannun shi ne. Hadisin siwara ne kenan. Hal tufina zakata hadha, ta ce la. Sai annabi ya ce kina so Allah ya maida miki su a warwaran wuta ranar tashi alkiyama, hadisin Imam Abu Dawud ne. To wannan hadisi yana cikin dalilan da malaman da suke wajabta cewa lallai mace in tana yin ado da zinari da wanda suke sawa a wuya, da wanda suke sawa na zobe ko dan kunne, sai ta yi. Saboda wannan hadisin annabi ya ce wa wannan mata, yanzu ke kina so Allah ya miki awarwaran wuta da shi, ta ce a'a. Sai ta jefa wa annabi su, ta ce ga sanan na ba da su sadaka saboda Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan hadisin malaman hadisi sun yi magana a kai, wasu sun rauna na sun ce hadisi ne wato da'ifi, hadisi ne wanda yake mai rauni da sauransu. Akwai kuma riwaya da ake cewa hadisin maskatani ko siwarani ko kuma maskatani, ghalizatani min dhabin, da Allah wata mata ce ta zo da shi a jikinta, sai ce a tutina zakata hadha, kina bayar da zakkan wannan. tace ba ta bayarwa. Annabi ya faɗi wa'idi mai ainihin wato mai ƙarfi a kanta. To shi ma wannan hadisin wasu malamai kamar da Abu Ubaid a cikin Al-Amwal yayi bayani, yace wannan hadisin mai rauni ne, lana anahu yurwa illa min wajhin wahidin bi isnadin, wa musan shi ba sai ta fuskar kwaya ɗaya da kuma isnadi guda ɗaya. Sai suka yi ta tawili akan hukuncin wannan bayar da zakkan, wanda kuma shi za mu zo mu tattauna akan shi. Albani Allah ya masa rahama yana cikin malamai waɗanda suke da ra'ayin cewa sai an cire zakkar awarwaro ko zobe ko sarƙa da mata suke da shi. Ina bayanin ne saboda ku iyaye mata kuna yawan yin fatawa akan wannan. Ba mamaki ku ji wani malami ya bada fatawar dole sai kin bada zakka ga abin da suka dogara da shi. Amma dai waɗannan hadisan duk da muka kawo malamai suna cewa suna da rauni. To akwai aya da Allah ya ce allazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha fi jahannam jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Suna kafa hujja da wannan ayar waɗanda suke taskace zinari da azurfa ba sa ciyarwa ba sa bayarwa saboda Allah to kai musu bishara da azaba wacce take mai radadi, inji Allah. Da shi Albani da sauran malamai da suke da ra'ayin cewa sai an bayar suka ce to yaya zaki zo ki ajiye zinari da azurfa kina da shi a matsayin kamar kuɗi ne kuma baki ba da zakka? Allah ya ce duk wanda ya ajiye shi to sai Allah ya yi masa azaba, sai an mai malalar sa shi ran tashin alkiyama da sauransu. Wannan shine ra'ayin farko waɗanda suke ganin wato ba za a bada dole sai an bada zakka. To in malaminki ko malaminku ya bada fatawa to da abin da ya dogara kenan. To wasu malaman sun tafi irin su Albani din Allah musu rahama, suka ce idan ya kai nisabi to lalle in ya kai nisabi kamar yadda kuɗi in ya kai nisabi sai an cire zakka. Duk wacce take da dan kunne, duk wacce take da sarka, aka buga kuɗin a gram nawa ne, aka ga kuɗin ya kai misalin kuɗin nisabin zakka, to lalle sai ta bada zakkarsa. Wannan ra'ayi ne. Wasu kuma suka ce za ta bayar da zakkarsa idan ba ta tanade shi dan ta yi amfani da shi ba, idan lam yakun mu'addal lis-i'mal, ba a yi shi dan a yi amfani da shi ba, sannan kuma ba a yi shi dan a bada aransa ba. Kenan a wannan fatawar wanda take da zinari, take da awarwaro, take da sarka, take da ainihin wato zobe na zinari, in tana sa shi ne, in tana amfani ne da shi, sannan kuma tana bada aronsa, to ba za ta bayar da ainihin wato zakkan ba. An rawaito daga Maliku, daga Nafi, daga Ibn Umar, Allah ya masa rahama, wannan a wannan ra'ayin sun tafi akan bara a cire zakka ba. Yanzu muna magana ne akan wanda sun ci awarwaro, sarka, dan kunne na zinari na mata, ba a cire masa zakka. Suka ce ai Abdullahi dan Umar yana da ƴaƴansa mata da bayinsa, yakan je siyo musu zinari ya ba su sa, kuma baya cire musu zakka. Kenan har Abdullahi dan Umar da ƴaƴansa da matan gidansa masu masa aiki yana ba su zinari kuma ba a cire zakka, kenan ba dole bane sai an cire zakka. To ina miki murna da albishir, in baki cire zakkar ba to kina koyi da Abdullahi dan Umar. Ina fata ana fahimta. Haka yadda Abdurrazzaq ya rawaito, yace Abdullahi dan Umar yana cewa la zakata fil huli, babu zakka a cikin kayan kwalliya na ado. Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin Allah ya masa rahama. Sannan akwai riwayar da sauza na Aisha, Allah ya jikanta da rahama, ita ma tana ainihin wato sawa zinari wa ƴaƴan mata na dan gidan dan uwanta. Da na Aisha a cikin ɗakinta, in ƴaƴa mata sun zo na ƴaƴan dan uwanta danginta, sai ta daddaura musu awarwaro, ta daddaura musu sarka na zinari. Kasan ita mace mallan sai da zinari, kuma zinari yana ƙara mace daraja, yana ƙara mace kima da matsayi a wajen namiji da duniya gaba daya. To ita ma na Aisha an ce ba ta cire zakkar awarwaro, da kuma sarka ta zinari da take sawa ainihin wato wannan ƴaƴan mata sauran su. An tambayi Anas dan Malik akan kayan kwalliya da awarwaron mata da sarkar mata, shin za a bada zakkar su na zinari? Yace babu zakka a kai, laysa fihi zakka, babu zakka kwata kwata a ciki. Haka Imam Shafi'i shi ma akwai inda ya fada, aka tambaye shi aka ce shin akwai zakka, yace a. Jabir bin Abdullahi shi ma an tambaye shi yace babu zakka, yace wa in kana yabluk alf dinar, koda an buga kudin sa ya kai dinari dubu. Jabir yace wannan mai yawa ne. Imam Ad-Darqutni ya ruwaito daga Urwa, Allah ya yarda da shi, daga Nana Fatima binti Munzir, daga Asma binti Abi Bakar, yar gidan Abu Bakar kenan, yar uwan Nana Aisha, ita ma ta kasance tana wa ƴaƴanta kwalliya da zinari amma ba ta ba da zakka, kuma da aka buga kudin ya kai kusan dubu hamsin, ya kai kusan dubu hamsin. Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jama'a, an tambaye shi dangane da yin zakka akan dan kunnen zinari ko sarkar zinari, sai ya ce babu, ba a bada zakka. Yace saboda sahabbai guda biyar ba sa da ra'ayin a cire zakka a bayar da ainihin wato sarkar zinari. Yace Anas bai yadda a bada zakka ba, Jabir dan Abdullahi bai yadda a bada zakka ba akan sarkar zinari, Abdullahi dan Umar shi ma haka, Nana Aisha ita ma haka, Nana Asma'u, duka waɗannan gaba ɗaya kaga ai sahabbai ne da matan Annabi da ƴan uwansu, duk gaba ki ɗaya sun tafi akan ba dole bane sai an bada ba ni sunan shi zakka akan waɗannan abubuwa gaba ɗaya. Waɗannan sune kaɗan daga cikin wato maganganu. To amma akwai riwaya da ta zo aka ce zakkar su ana cire zakka, amma zakatu ariyatu, zakkar wato sarkar zinari. Mata ku ji wannan fatawar, da yawa daga cikin sahabbai da cikin malamai sun ba da fatawa akan wannan, zakkar sarkar zinari eh ana cire zakka, amma zakkar shine ba da aron shi. Duk wacce take so ta fita daga haƙƙin Allah akan sarkar zinarinta cewa ta ba da zakka shine ta rinka ba da aro. To aiki ya same ki, sai ki nemi amintacciya ko ki ba yarki aro, ko ki ba ki sheki ce in kin dawo ki dawo mun da shi, duk shekara ki rinka ba da aron sa. Yawwa, to wannan shine ainihin wato zakkar sa. Kuma wannan gaskiya magana ce wanda yake wato mai muhimmanci kwarai kwarai daga ciki, zakatuhu ariyatuhu. Yawwa, zakkar shine bada ainihin wato aron sa, kamar yadda malamai Allah musu rahama suka yi ta bayani. To wannan dai shine akram kallahu dangane da hukuncin zakka ta kayan kwalliya. Na faɗa da yawa daga cikin malamai wasu sun jaye cewa ba za a bayar ba. Akwai babban malami Sheikh Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abdul Muhsin As-Salman, ya rasu shekara ta 1423 kenan, yana ganin bai halatta ba, ba dole bane sai an ba da zakka. Wanda kuma an samu wasu malamai da suna ganin cewa za a bayar da zakkan saboda kaman wasu sun ajiye su ne a matsayin kadara. Amsar ita ce duk matar da ta ajiye zinari, sarkar zinari, ta tara su a matsayin kuɗi da kadara, to sai ta cire zakka. Amma wanda ta yi tana ado da shi wa mijinta, tana kwalliya da shi wa ƴan uwanta mata, wannan ba za ta ba da zakkar kuɗinsa ba, amma ta rinka ba da aro lokaci bayan lokaci. Wallahu ta'ala a'alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa tana bara addu'a malam Allah ya malam ya mata addu'a Allah ya bata mijin aure na gari nagartaccen miji wanda idan ta kauce hanya zai tsawatar mata. Sannan take cewa akwai marayu guda biyu da aka bar kulawarsu a hannunta, a mata addu'a Allah ya shiryar da su ya bata ikon sauke na.
To muna miki addu'a Allah ubangiji ya rika miki marayun nan, kuma Allah ya rike mana marayun da suke hannunmu. Ubangiji tabaraka ta'ala ya baki mijin kwarai, kuma albarkacin rike marayun nan da kika Allah ce muke ki. Na'am.
Allah ya saka da alkarimi. Tambaya ta gaba take cewa dora hannu akan kirji a sallah bayan an dago daga ruku'u. Wanne yafi dacewa da sunna, a saki hannu ko a rike hannu bayan an dago daga ruku'u?
Ita ma wannan matsala duk sun dace da sunna gaba daya, duk sun dace da sunna. Matsala ce ta sabani, in mutum yayi sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kafin ya tafi sujada, zai bar hannunsa a sake ne ko kuma zai dora hannunsa? Duk malamai sun faɗa kuma sabani mai karfin gaske, da haka duk wanda mutum yayi ya dace da sunna insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Babu lokaci da zamu yi tafasil saboda dare yayi sha biyu saura, amma dai ya halatta duk wanda akai, wallahi alam. Na'am.
Allah ya saka da kai. Mai tambaya ta gaba yace shi namiji ne yana son ya aure, amma matan ne wai suke da matsala. Duk wacce ya je wajen ta yace yana son ya aure ta, sai ya same ta da wasu samarin. Idan ya ce mata ta rabu da su zai aure ta, sai ta ce masa ka ai maza ba su da garanti. To shi abin shi kuma yana da kishi gaskiya, ba zai iya neman mace daya, ba zai iya neman mace wani yana neman ta ba. Kuma yace gashi yana da karfin sha'awa har kallon film din batsa yana yi, yace dan Allah a ba shi shawara mai kamata.
To na farko dai Allah ya yi maka, ka taro match din da yafi karfin ka. Yanzu kai da kake batsa, kai da kake kallon fimafimai, kai da kake kaza, kuma wai ka ce wai zaka je neman auren yarinya, wai ba zaka je, wai tana da saurayi yana neman ta ba. Kai da baka jin kunyar Allah, baka tsoron Allah, ka keta dokar Allah, shi yasa Allah ya jarrabe ka. Yi jarraba wanda ka gamu da ita na rashin samun yarinyar da kake so, wannan batsan da kake yi da kallon fina-finan banza da kake yi shine Allah ya jarrabe ka, ka tuba dan ka samu waraka. Abu na biyu, gaskiya ne ba daɗi mutum ya je neman yarinya ya ga tana kula wani. To amma kar ku manta, ya ku maza, Allah ya ba wa mata fa damar kafin a aure su su kula wasu. Malaman fiqh sun yi bayani, ita mace akwai lokacin da wancan yana so, wancan yana so, wancan yana so, lokacin ikhtiyar, lokacin zabe. Yanzu samari uku hudu sun zo mata, dole ta tsaya ta nitsu ta ga waye hankalinta ya kwanta, waye ta yadda da addininsa. Ba wai kawai mutum yana zuwa, daga zuwa yau kace wai ta kori kowa ba, kuma wataƙila dan latsi ne kai, ka san akwai ɗan latsi. Yanda ka san latsa kaya ba sai ya zai ba, wallahi ka suke zuwa, suna zuwa gidan ƴan mata. Akwai mabarnata, akwai wanda mayaudara ne, suna zuwa neman aure ne dan yaudara, ba dan Allah suke zuwa ba. Akwai mazinata wanda kawai suna zuwa da sunan zance ne dan sizina. Akwai wanda suna zuwa dan kashe sha'awar su, su je gidan yarinya budurwa su rungume ta, su duk abin da za su yi na shakkiyanci da ita. To yanzu daidai ne wannan yarinyar an mata adalci daga fara zuwan ka, kawai a ce ta kori duk samarin da take da su na arziki, ta zo ta biye maka, kai kuma shedani ne kai? Dan haka dole ne mace a farkon da kake neman ta ba a tabbatar da kai ba, ba a gama bincike a kanka ba, ba a tabbatar cewa kai mutumin kirki ne, mutumin arziki ba, ba a ma tabbatar ka shirya za ka yi auren ba, dole a yi ta saurari wani. Ban sani ba ko za a fahimce ni? Dole tunda ba a kai lokacin da za ta yanke hukunci kai za ta aura ba, wataƙila za ka iya tafiya. So dole ne idan mace ta kai wannan munzali, kaga tana da wani a can, tana da wani a can, abinda aka hana yaudara, ya halatta ta zaɓi ɗaya a cikin uku, huɗu, biyar, shida, bakwai. To amma idan aka yi rukuni da taqarubi kamar yadda malamin fiqh suke faɗa, wa idza rakana wa taqaraba, idan sun karkata sun kusanci juna, sun kusanci juna, abinda ake ni ba sun sadu ba, ma'ana kusa da juna, an kusa aure, irin an sa ranar aure, an kawo abin nan aure da sauransu. To wannan, to kaga ai an riga an yi mata engagement, wataƙila ma wani har ya kawo sadaki, to haramun ne ta saurari wani. Maza ku gane, ba ku yaushe ne mace ya zama haramun ta saurari wani namiji ba fa, sai an kai gabar ƙarshe ne. Yawwa, dan wani zai zo ya ce to ni kadai ne, ni baran yadda yana sauraron wani ba, to ka fito kai bayani, su gama bincike akan ka, su tabbatar, sai a baka yarinya. Shikenan an baka ita, kuma an riga an tabbatar da kai, to wannan sai ka hana ta, ka yake ta in kaga tana hira da wani. Amma daga zuwa dan latsi kawai, ba mamaki wataƙila ma ba zama za ka yi ba, ka zo ka takura wa yarinya, sai an zo an kora, ka zo ka tafi. Ni yanzu nan dan dai ba karan tambayar bane, ko ba a tambaye ka ba, nayi mamaki ma da matan ba su yi tambaya ba. Ina da cases da yawa maza mayaudara mahaiinta yazo yaudari yarinya itisa ta kori kowa wani fa in yazo sai ce kawo yarki sai ta hakuri ta ce gashi waye wannan ya naga an sa wani buba ya naga an sa KYT waye yi ta mata tambayoyi in ya ga lamban namiji sai ya tambaya wallahi maza ba ku da haƙƙi a shari'a ku zo kuna kama kuna daukan wayoyin yan mata kuna takura musu kuna tabin cikin su kai ba ubanta bane ba ya kamata ka sani kuma dan yaudara fa ba fa tabbas to ya zo ya sa duk sai da ya sa tai ta deleting wayoyi tai ta gogewa ta kori duk mutanen da ke alaka da su daga baya kuma sai ya bayyana cewa neman ta yake da iskanci ya kamata mutane ku zama waqi'in ina nufin waqi'in realistics ku zama kuna tafi akan reality mutum kawai yana zuwa zance gidan yarinya ya karbe wayar ta duk ya goge lambobin ta ko ya raba ta da kowa ya raba ta alaka da kowa kuma alhali ba Allah ya sa a gaba ba to wanda ya sa Allah a gaban ma sai an tabbatar da shi jama'a ku fahimci fatawata ni fa ba ina halatta mata su ta tsalle-tsalle suna bin samari kaza kaza ba amma kuma Allah ya ba wa mace dama ta zaba a cikin mutum 100 kamar yadda kai ma Allah ya baka dama a cikin mata 100 ka zaba ba a hana su wannan choice din ba suna da wannan choice din a shari'a da haka ya kamata ku gane mutumin da bai zurfi a cikin neman mace ba mutumin da bai karfi akan neman mace ba daga zuwanka ka zo ka ce wai dole sai ta kori kowa to sai dai in wawuya ne ita ba ta da wayo to taje ta kori kowa in ta kori kowa kai kuma ka zo ka gudu ba wanda wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya ba ku ikon gyarawa kuma kai dan uwana ka bi a hankali tunda kai ma fa ba wani tsarkin kirki bane da kai yanzu da kanka kace kana kallon fimafimai kana yin abubuwa kuma ka zo ka ce wai kai baka so ka je neman yarinya ka je tana don saurayi kowa ya je tarar tana don saurayi sai ta yaki ne to haji yaki wannan ke yadda da ni dan Allah ke rabu da sauran kai ta campaign dan siyasa in yaje ba yana tarar da gari da jam'iyyu da yawa ba kai ma ka je ka tarar da jam'iyya da yawa ka je ka ta nema Allah ya taimake ka ka samu karfi ka kori kowa ka daga su duk ka buga sai a ce an gaishe ka amma haka kawai yan mata ina gaya muku ku dena wannan garajen daga zuwan mutun ya kori kowa in fa sai an tabbatar da gaske yake sai a kori kowa haka iyaye kuma ina ja muku kunne ku dena bari yarinya daga ta dauko wani ku kori duk wanda kuka sani saboda maikonsa saboda kaza akwai maza mayaudara akwai maza mahainta akwai wanda ke ba Allah bane a gaban su ku zo ku cutar da yayanku suna da yan samarin su kun kore su wanda yazo din kuma ya balla ya gudu yayi onacha Allah ya shirye da mu Allah ya ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita genotype din ta AS ne tace tun tana shekara 25 duk wanda yazo neman auren ta shi ma kuma sai a samu genotype din sa wannan AS din ne yanzu har sun kai ta kai shekara 31 yanzu duk wanda suke zuwa sai su ce ai shekarun ta wallahi bai sun ja shine tace mallam galan babai tanan dan Allah daga garin Abuja take in an samu mai tsoron Allah wanda yake neman wacce take kokarin addini kuma zai bar ta ci gaba da neman ilimin addini
to injiniya kaga wannan mai dan dama dama ce ma kenan Allah sa albarka daga babban birni take Abuja to kun ji larurar yar uwa
AS
ku yi hakuri mu wannan fage namu na karatun nan fa mu fa matan nan da kuke gani su sun yadda ne za su kawo larurorin su anan dan a biya musu bukatun su a taimaka musu kuma muna kan taimaka musu wallahi yanzu wannan kaga bata boye komai ba ta da wata larura ba ta da matsalar ta genetic AS ne da ita to kaga an samu wanda ba AS ba
AA
ko ba kama ne sai yazo sai aure ta kuma tace tana son mai addini wanda zai bata take karatun addini shi abun nan Allah ya baki miji na kwari Allah ya baki miji na kwari Allah ya ce maka
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ba idan tana sallah yau yana taruwa a cikin bakinta har yana hana ta motsa harshe har sai an gama sallah shine take tambaya menene hukuncin hakan sannan ta ce wai mallam ya ba ta
nomba ta dena tara yau a bakinta tana abun nan na farko dai kar ta shanye shi dan kamar ta sha wani abu ne ko ta ci wani abu a ba hadewa za ta yi ba shine ka ta shanyen ai ta samu tsumma ko tishu ko wani tawul ko wani abu haka da ya riga ya taru ina jin mai juna biyu ce kuma haka sai ta zuba shi in ta zuba shi ma ba sai ta fitar da sauti ba kawai abin da zaki yi kenan Allah ya baki lafiya Allah ya barka kuma ki je wajen likita akwai kwayoyin da suke bayarwa idan mace tana yawan wannan zubar da miyau din in ta shashe ma ba za ta zubar da shi ba
idan zai hana ta motsa harshe ba za ta yi karatun sallah
ba za ta sayi karatun sallah ba ki tafi da tsumma kawai da ya taru ki zuba shi ki karatun ki na sallah Allah ganar da mu na'am
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba tace ita ma shawara take nema da neman addu'a tace ita budurwa ce shekarun ta bai sifi 22 ba ta yi sauka karatun alkur'ani kuma yanzu tafsir ma take yi take koya
masha Allah
so tace bangaren boko kuma ta gama NCE amma ta kasance tana da manema kala-kala to idan sun zo sai tun kafin ta gama secondary school idan sun zo sai ta yi istikara idan ta yi istikara sai Allah ya kawo abin da zai sa su rabu cikin sauki to abin tun baya damunta har ya zo yana damunta duk wanda ya zo in ta yi istikara sai su rabu da shi to shine take so dan Allah ita ma ta ba da lambar wayarta sannan ta ce dai a ba ta shawara abin yana dan tsorata
to muna mata karki tsorata ba komai jarabawa ce muna miki addu'a Allah ya baki mijin kwarai kuma alhamdulillah yarinya ce karama shekara 21-22 gashi ta dan yi karatu ma tafsir abokin kuma ta yi NCE kaga wannan sune irin waɗanda ake nema ai duk wanda ya samu wannan a matsayin matan aure ai ya warke shi kam sai ya hada kayansa ya tafi kawai Allah ya baki mijin kwarai karki da muke ci gaba da yin istikhara istikhara gaskiya ne hadisi ne sahihi ingantacce annabi ne ya faɗa mana cewa duk wanda ya himmatu zai wani abu ya bawa Allah zabi to ki yadda Allah yana ta nuna miki wanda za su aure ki ko suke neman ki din ba su cancanta ba su aure ki ba su cancanta ba me su aure ki to Allah kuma zai kawo miki in Allah ya sadda mu mata addu'a Allah ya bata wani na kwarai Allah ka bata mijin kwarai wannan yarinya ya ubangiji ta ba da kanta ta yadda cewa za ta bi ka ya ubangiji ka samu mata mijin kwarai Allah ka datar da ita da su da sauran mata gabaki daya da zawarawa da marasa aure da masu auren gabaɗaya Allah ba da dacewa
Allah saka ta alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ma yan Niger ce ko Niger dai ina ga Niger ne ta ce za ta yi akwai internship da take nema a Najeriya dan Allah a taya ta da addu'a su karbe ta sannan kuma a taya ta da addu'a Allah ya ba ta miji na gari mai gaskiya da rikon amana ba fulatani ko ba haushe
to Allah ubangiji ya baki mijin kwarai kuma Allah ya baki nasarar aikin da kika zo nema tazo kenan internship ko to me internship da Hausa
kuma dai tazo ta dai kamar daga makaranta musli ake tura ta zo ta
kamar dai irin dan koyan aiki ko zuwa wajen gogewa da kwarewa a cikin aiki to muna fatan Allah ya baki nasara kuma ya saki samu Allah ya saki dace kuma Allah ya sa in kin zo ki koma ma da mijinki ma insha Allah ina ga dai ba addu'ar internship din kadai take ba da addu'ar neman mijin nema shi ma Allah dai ba da yadda za a yi
Allah saka da alkarmi tambaya ta gaba ko take cewa wai tana kiwon kifi ne to kudin da suke da kudin da take da su in ta cire musu zakka bas kai ni saban zakka ba amma idan ta hada da wannan kifayen da suke cikin ruwa da kudin kayan su da sauran su ya kai ni saban zakka
akwai zakka a kanki akwai zakka daman an zo zakka ai ba iya kudi yake cirewa ba da kadara da kudi yake sai ki buga kudin kifin yana cikin ruwa nawa ne kudin sa sannan ki buga kudin da yake hannunki na cash nawa ne sai ki cire zakka wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wallahi mijinta kwata-kwata ba shi da kishi ko aike ne sai ya ce wai ta je da kanta shi yana zaune ta ce ba ta jin dadi ta ce tace ko unguwa ce ta tambaye shi sai ya ce bai hana ta zuwa ko ina ba duk inda ta ga dama ta je dan Allah tana neman mafita abin yana damunta wasu suna neman fitar
eh wallahi kaga ita baiwa Allah wallahi malam wasu matan fa waliyan Allah ne malam Allah kara miki imani Allah kara miki zaman aure Allah kara miki jin kai sai mijinki kuma Allah ubangiji ya sa masa kishi Allah ya sa masa kishi Allah ya sa abin nan ya kara kula da ke ni abin da na fahimta akan wannan injiniya shine ya yadda da ita ne kaga irin wannan mata ai mai tsoron Allah ce yana ganin duk inda ibatta ta je ba za ta ci mutuncin aure ba duk inda ibatta ta je ba za ta keta dokar aure ba to ki godewa Allah da mijinki ya yadda yake baki dama ke kuma to yanzu ke zaki gyara ai to ki daina yawan fita cakal-cakal kamar kaza sai in fitar da ta zama larura ta zama dole Manzo Allah ya ce idan ɗayan ku take da izini take da haja da bukata za ta fita sai ta fita mijinki ya baki dama ku fita saboda biyan bukata haka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi dan haka mijinki ya aminta da ke ya kuma yarda da ke ina ganin kamar ba rashin kishi bane wallahi walam ni ina ganin mu dauke shi a wannan mu kyautata masa zato eh yana ganin tana da imani kuma tana da kamewa amma kuskure ne ko ina mutun ya ce matarsa ta je kuskure ne wannan ba daidai bane musamman a wannan zamani da yake cike da fitina Allah kare mu
Allah ya saka da alkhairi mi tambaya ta gaba take cewa tace dan Allah mallam ya ba ta shawara mijinta shekara 70 a kwance komai sai an yi masa tace tana da yara uku shekara su 10 da aure tace ta yi karatun NCE tace yana da salary ana ba su salaryin sa amma ba ya isar su shine yake cewa ya halatta ta fita ta nemi aiki
eh ki nemi izinin mijinki gaskiya na farko Allah ba mijinki lafiya tunda ba ya lafiya yana kwance kuma abinda kuke ba kwa samu baya isa ai dole ki nema ki fita ke kan yanzu neman aiki ai ya zama wajibi ma gare ki to shi yasa mallam ina so ka lura da wannan waɗanda suke ba da fatawa su ce wai aikin mace haram ne
kai tsaye
a ce aikin mace haramun ne to kaga ba daidai bane akwai wanda aikin ta zai zama haram akwai wanda kuma aikin ta ma wajibi ne akwai wanda aikin ta halal ne yanzu wannan mata ka duba mijin yana kwanci shekara kaza yana kwanci shekara biyu yana kwanci komai sai an masa kuma tana da yar takardar ta ga yara yanzu wannan daidai ne mai fatawa ya zo ya bata fatawa ya ce wai haram ne ta fita ta je ta nemi aikin da za ta kula da yayan nan to fatawa za a bata ta kashe a wurin sai ta je ta nemi aiki mai mutunci aiki mai daraja aikin da ba zai taba addinin ta ba ta je ta yi kuma magana ta gaskiya da yawa daga cikin matan mu suna komantawa da yawa daga cikin ma'aikatu matan suna zuwa su yi aikin zaka ga babu wani abu na zahiri na saba shari'a a ciki suna zuwa da hijabin su da niqabin su kuma ana tsare musu mutuncin su wato wani injiniya ne abin da na lura da shi a kasan nan galiban ban ce duka ba amma ana respecting mace musulma mai aiki galiban ana respecting mace musulma mai aiki haka a makarantu ma zaga ana mutunta mace yanzu duk makarantun da yake akwai maza da mata wallahi idan aka samu ne yayi harazin wata mace mataki ake dauka wasu ma kora ne kaga ashe ana kula da hakokin me mace hakokin matan yanzu akwai aikin da mace za ta je ɗan uwanta mata za ta yi ba yanzu akwai aikin da ake buƙatar mace je kamar aikin asibiti taje ta karba haihuwa taje ta yi mata allura taje ta musu test taje su aiti sauran su ina gani idan ta kiyaye dokar Allah da shari'a ta bu ka'idoji ba za a ce haramun ne kai tsaye ba dan haka baiwa Allah ki je ki nemi aikin ki da ya dace da ke ki kula da hijabi da niqabi ki kula da addini ki kula da shari'ar Allah ki je ki aiki Allah zai baki lada ki kula da mijinki Allah kuma ya tashi ka fadin mijinki ya bashi lafiya Allah ganar da mu.
Ka saka da alkalmi tambaya ta gaba take cewa waye ake cika sallah kamar azhar idan mutum ya samu raka'a biyu farko ko asuba idan ya samu raka'a daya.
Azhar in mutum ya samu raka'a biyu na farko to kamar ya samu.
Okay, samu raka'a biyu dai kawai.
Ai ba zai yi a ce ya samu raka'a biyu farko ba. Biyun karshe. Idan azhar ya samu raka'a biyun karshe to in yazo zai cika sallah zai cikawa. Me cikawa? Zai yi fatiha ne guda biyu duk raka'a ɗaya fatiha abinda zai yi kenan idan asubahi ne kuma normal tunda iri ɗaya ne rakawai zai karo raka'a ɗaya da fatiha da sura shikenan Allah gane da mu
Allah saka da alkhairi wannan ita ma shawara take nema tace mijinta suna tare da mijinta a ƙasar Saudiya sai ya koma Najeriya da ya koma Najeriya da za ta taho sai ya ce ka ta taho ta zauna a can to suna da yara yanzu shekara 7 take fada to yanzu kuma ta ce yanzu kuma ya ce ta dawo
na'am
ita kuma ita ce take daukan nauyin kudin da take samu a Saudiya da shi take daukan nauyin karatun yaran da suke da su a Najeriya shine take tambaya idan ba ta dawo ba tayi laifi
a kin yi laifi mana tunda shine uban su da shi yace ki zauna ya hakura da hakkin sa ya sariyar da hakkin sa yace ki zauna sai ki zauna shi ma in kin ga dama ne zaki iya zaman, in kin ga akwai cutuwa sai ki dawo. Abu na biyu, to yanzu ya ce ki dawo, na sani aikin kuɗi kike yi, kina a aiki kina turo kuɗi ana daukan nauyin yara, to yanzu ya ce ki dawo. To ai sai ki dawo ki auren, zaman auren ki shine wajibi akan ki, ba daukan nauyin yaran ba, saboda daukan nauyin yaran ba naki bane. Ya zaki dauki abinda bai zama wajibi akan ki ba kirata akan ki, ke aure ne a gaban ki, sai ki dawo ki zaman auren ki, sai kuma ya ci gaba da kulawa da yaran sa. Shekara 7 ba sa tare da ha, ba wannan wani irin abu ne ma mallan, ke kina tsoron Allah ko shekara 7 ba kwa tare da shi? Ya ce ki dawo da Allah, Allah zai wadatar da ku, ba ki da wani dalili in kika zauna. Ki sani cewa daukan nauyin yaran nan Allah bai zai tambaye ki ba fa, ba naki bane, na uban su ne. To kuma mai daukan nauyin koda yana cikin talauci shi yace ki dawo, in kika dawo ai ya san yadda zai kula da yaran. Kuma kowane irin aure ne kuke yi, dama ya kamata in mun samu lokaci wata ran mu yi magana akan auren ƴan Saudiya nan. Wallahi ka ga mace tana Saudiya, wai wai mijinta yana nan, wallahi wata ta gaya mijin ne ma ita tara ta kai ta airport, yace je ki mallam mutum sai ya auri mace kurin ya saki ya raka ta airport, yace ta tafi Saudiya tana aiki a gidan Laraba. Wata tace mun yanzu ta kusa shekara 20, ka duba wannan al'amari fa, wai kuma wai da auren. Allah ya sauki,
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa, bayan Salama take cewa, menene hukuncin wanda ta yi wa iyayenta ƙarya akan wanda za ta aura? Tace ya musulunta, alhalin bai musulunta ba, tace kuma har sun haifi yara maza uku. Sannan tace gashi wai yana bibiyar kamar ƙanwarta ce ko cousin ɗinta ce, wai yana santa, kullun yana kokarin ya zina da ita, amma dai Allah bai bashi iko ba. Tace dan Allah a bawa kawarta shawara, tana cikin tashin hankali.
Ai kawarki kam tashin hankali, ta goye shi, ta aure shi, ai ita ta jawo kanta masifa. Ai na farko ƙaryar da kika yi, sai Allah ya kama ki, kin yi wa iyayenki ƙarya, kin aure arni, haramun ne mace ta aure arni, kin aure kafiri, kin yaudari iyayenki. Kuma yanzu wai abun mamaki, wai kuma ki rubuto mana takarda, wai kina tambayan wai yana neman cousin ɗinki zai zina da ita. To akwai wani abu mamaki, tunda shi arni ne, ba aure tsakanin ku ai, ba aure tsakanin musulma da kafiri ai, ba aure asalin, ba aure, kin je kun yi ta zaman zina. Kuma yanzu shine zaki turo mana wai kina cewa wai yana neman wai wata cousin ɗinki zai zina. To ko mahaifiyarki ma samu ai zai zina da ita, tunda kafiri ne, baya tsoron Allah. Da haka wannan aure sai dai a je a kashe shi, sai dai a je a kashe wannan aure, ko ya musulunta. Allah shiryar da ki, Allah ganar da ki, wannan kwama cala. Kuma ni wai abun mamaki mana, har su tare a yanan duk kun ba gane kafiri bane,
wallahi dai ba za su faɗa ba.
Kai wato matan nan dai Allah dai sauke ne, ba bincike shine auren da ake yi yanzu, ba bincike. Watakila da dan maiko iya da dan hali muje.
Allah ya saka da tambaya ta kusan karshe, take cewa tana da juna biyu, mijinta ya ce ba za a yi bikin suna ba idan ta haihu. Tace kuma la yana da abin da zai yi bikin shi, amma ya ce ba zai ba. Kuma tace idan yaro ya girma ko miliyan nawa ne yana kashe masa wajen karatu, shine take so ya mallan ya masa wa'azi.
To bai kyauta ba gaskiya mijinki, in dai haka ne abin da kika faɗa din bai kyauta ba. Duk da cewa shi bikin sunan musabi ne ai, ragon suna take nufi?
Ai biki gaskiya ina ga ta tare
mata. A'a, to ni ba haka nake nufi, ni ina nufin ragon suna ne.
Biki tace ba.
Yawwa. A bai da wani laifi, mijinki bai da wani laifi. Daman baya ai bikin suna baya cikin wani abu na shari'a, illa kawai walima. Walima ko ba dole bane, ra'ayi ne. Amma ku tara mata a yi kaɗe-kaɗe, a yi abubuwa, a bayyana tsiraici, a cire hijabi, a fito ƙofar gida, a ci shinkafa, wara a warware, wannan ya saba wa Allah. Don haka mijinki ya fi ki gaskiya, ya fi ki, don ku ba addini ba ne bikin sunan, ba addini ba ne, gargajiya ne. Kuma babu dalilin da za a takura masa a ce sai ya yi gargajiya. Ni na ɗauka ma ragon suna take nufi. To ko ragon sunan ne ma bai ba, ai shi ma musabi ne. ba dole bane ba, amma dai tunda tace yana da miliyoyin kudi ya kamata yayi, ya kamata yayi yanka rago ba biki ba. Wannan ina jin yar biki ce, to Allah shirye da ki. Allah shirye da ki.
Wallahi saka da alkhairi. Mai tambaya ta karshe take cewa kishiya tace ba ta yin sallah, abin yake daman ta tayi wa mijin magana akan ya kula da yanayin addinin su, amma har yanzu mallam ba ta yi, dan Allah ayi mata nasiha a taimaka mata.
To mijinki shine yaje ya debo wa kansa wannan masifa, dan masifa ce wanda yaje aure matar da ba ta sallah, ai karewar masifa kenan. Haka yanzu wannan kishiyar mai tsoron Allah ce ita, tana da tsoron Allah. Na farko dai ke baki da matsala akan zaman ki na aure da mijinki, sannan kuma karki manta addinin ta Allah bai zai tambaye ki ba, ba wajibin ki bane kisa ta sai ta yi sallah, ba dolin ki bane kisa ta sai ta yi sallah. Kawai dai yana da kyau tunda abokiyar zaman ki ne, za ku hada zuri'a, ƴaƴanki da ƴaƴanta za su hadu nan gaba, kuma kin hada miji da ita. Akwai abun mamaki ga mijinki yana kwanciya da matar da ba ta sallah. Kaga can kuma ita ce ta aure wanda baya sallah, nan kuma a fatawar mijin ne ya aure wacce ba ta sallah. Amma ina fuzarkin musulma ce amma ba ta sallah, musulma ce ba ta sallah. To Allah shirye da ita, Allah ganar da ita, ki gaya wa mijinki ba gulma bane. Kuma duk yanda zaki bi ko ta hanyar iyaye da waliyai, ki gaya musu cewa fa wance ba ta sallah, a gaya wa mijin tatta ya yi mata fada ta ji tsoron Allah ta kama yin sallah. In ba haka ba, in kishiyar kin nan ta mutu, to tabbas wuta za ta shiga, dan duk wanda ya mutu yana kafiri baya sallah. To Allah sai ya kona shi. Allah ka ganar da mu, Allah ka bamu nasara, Allah ka bamu dacewa. A yau muna buƙatar addu'a ta musamman dangane da rasuwa da aka yi mana a wannan gari namu na Kano. Ɗaya daga cikin surukai na kunce surukai na Sheikh Abubakar Mahmud Bumi rahimahullahu tabaraka ta'ala, Allah ya masa rahama, Allah kuma ya ji kansa, nan Kano a unguwar NNDC Quarters a birnin Kano. Zu aka masa sallah a masallacin mu na Usman bin Affan dake kofar gadan Kaya Kano, wanda aka fi sanin sa da Alhaji Rufa'i Mahmud, wanda yau da ƴaƴan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da jikokinsa duka sun haɗu a wannan guri. An yi sallah ga wannan siriki nasa, da Allah ya masa rasuwa. Sheikh kunce Alhaji Rufa'i Mahmud dan uwa ne masoyin sunna tun lokacin Malam Ja'far, muna tare da shi da su aka rayu Usman bin Affan, da karatutuka da sallar Juma'a da dukkan darussa. Ƴaƴansa gaba ɗaya jikokin Sheikh Mahmud Gumin nan, duk da su muke komai karatukan mu na magariba isha'i, karatukan mu na azhar, karatukan mu na bayan asubahi, wallahi duka ƴaƴan nan ƴaƴan arziki sun gado kakansu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, da su muke komai. Yau Allah ya dauki ran mahaifinsu, mutumin kirki, dan sahun gaba a masallaci, dan sahun gaba, wallahi sahun gaban ma a gindin munbari yake zama, a gindin munbari yana daga kansa yana kallon liman kullun Juma'a. Muna fatan Allah ya yafe masa. Ya rasu bayan gajeriyar jinya da yayi, kuma an binne shi da kuma dai sauran manyan mutane suka halarci jana'iza. Muna amfani da wannan fili namu a matsayinsa na ubanmu, kuma ainihin sirkin babanmu, kakanmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya masa rahama. Amin. Allah ya musu rahama gaba daya. Allah ya sa aljanna makoma. So ina ganin anan zamu dakata injiniya insha Allah ta'ala. Sai dai sanarwa kuma idan akwai sai ayi bayani. Allah gane da mu, wallahu alam.
So masararo, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dukka anan muka zo karshen shirin, kada kuma ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku musamman group din WhatsApp na Malama Hafsat, za a iya ci gaba da turo da tambayoyi ta nan kamar yadda aka saba, sannan kuma masu turowa ta TikTok da Facebook su ma dai za su iya turowa. Ina gaba sai mun ba da number waya ba yanzu mun ƙara bayarwa wa radio wanda suke da ita, suna da ita insha Allah. Duka anan muka zo ƙarshen wannan shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.